اللهم صل على سيدنا فاطمة. الحمد لله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ بن أبي هذا المحضر ويتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. Hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji zancen wannan da suke jayayya da kai ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ita ce Khawlatu bintu Sa'labata, tana jayayya da ma'aikin Allah fi zawjiha, a cikin sha'anin mijinta, wato Aws bin Samit. Idan ta fita gare shi, wato take kira Allah, kuma tana kai ƙara zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi wannan miji, wato Aws bin Samit, ya zo dama dai kamar kansa yana da ɗan giggiwa hakan nan, ba hauka ba ne da shi, amma dai akwai lamam, abin da Larabawa suke kuma banci, ba jununu ba ne, lamamu ne, yana da ɗan wato yanayi na rashin wato saiti sosai, kuma yana da tsananin buƙata ta mata sha'awa. To sai zo wani lokaci, ita da matarsa, ita Khawlatu bintu Sa'labah, tana sallah, irin tana nafilfili, ba ta kai inda take son ta kai ta gama sallah ba, ta yi sallama ta miƙe ta kuma kawowa ta miƙe ta sallama. To sai ne mai afka mata a wannan tsatsaki, sai take take amma sallah fa take bata ƙari ba tukunna isra. To shi kuma sai ya fushi, sai haushe kama shi daga wannan, kawai sai ya ce da ita, anti alayya ka zahar ummi, daga yau ke a wajena kamar gadon bayan mahaifiyata ne. Shi kuma wannan dama shi ne lafazin saki a gurinsu a zamanin jahiliya. A zamanin jahiliya mutum na sai saki matarsa ko ya rabu da ita, ko abin da zai gaya mata kenan. Anti alayya ka zahar ummi, shi kenan. In ya faɗi haka, to daga nan sun rabu. Saboda yadda ya ce ke kamar gadon bayan mahaifiyata ke a guna. To mutum ko ya riga ya girma ya haye aure, zai ƙara ɗarewa gadon bayan babarsa ne a goya shi, a sa zani. Haka kaba za kuma goya shi ba, to yadda ba zai ƙara kwanciya a bayan babarsa ba, haka ba zai sake haike mata wakil, ba zai kuma yin wani abu da ita ba, kamar abin da ya faɗa kenan. To sai zama sai faɗa mata haka, sai hankali ta tashi, sai kuka, sai abu, ta rasa abin yi kuma, ga shi lallai wannan saki ne. To sai ta samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ta kawo masa ƙara, ya rasulullahi ga abin da mijina ya gaya mu, ya rabu da ni, ga shi kuma ina da yara ƙanana, yaran nan in ni na ce zan rike su a hannuna, yunwa za ta iya halaka su, saboda ni ba ni da hali, ba zan iya ba. In na ce zan mayan ubansu kuma in ba uban nasu ya rike su, shi kuma an tozarta za su yi, saboda shi din ba wani kintsatse ba ne sosai, mutum ne wanda yake gashinan kamar sakare-sakare, da haka ba zai iya rike yara yanda ya kamata ba. Ni kuma na rike su, yunwa za ta dame su. Na ga rasulullahi, ni dai a san yadda za a yi. Allah ya ce, to ya za a yi, ku haula su, ba yanda za a yi, ki riga ki kurra ku, saki kan ya riga ya faru tun da ya ga miki wannan. Ta ce, ya rasulullahi, akwai yara fa, yaran nan in na rike su za su yi wata, in na mayar da su za su tozarta. Sai ce, ni dai ma araki illa haramta alaihi, ni dai abin da nake gani kawai in ban da cewa kin haramta ga baransu. Sai ta kuma maimaita wa annabi, ya rasulullahi, akwai fa yara, yaran nan in na rike su akwai yunwa, in na mayar da su za su tozarta. To kuma a tsakanin hakan tana gaya annabi, kuma tana kaiwa Allah ƙara, tana daga hannu, ya Ubangiji ka dubi lamarin da nake ciki, Allah ka bani mafita a wannan abu. Tana gaya annabi, tana gaya Allah. Ta sai Ubangiji saukar da wannan aya, ya zama shi ne sababin saukar ta, wato ana bayanin ya za a yi a warware mushkila irin wannan in ta faru a nan gaba. To ita ce dalilin saukar hukuncin gaba ɗayansu. Ita wannan mata tana da girma ƙwarai da gaske. Wata rana sai na Umar ɗan Khattab ya tafi gare shi, yana tafiya a cikin jama'a salusin, yana shi ne halifa, an taho an yi banga-banga an rako shi kawai sai a wata tsohuwa ta ta gaban sai na Umar ta kama masa fada Umar ka ji tsoron Allah ka kasance tun da can a zamanin jahiliya ana kiranka Umairu har ka zo ka girma har ka shiga musulunci har aka zo ana gaya maka Umaru har aka dama yanzu ana ce da kai Amirul Mu'minina to ka sani ba kowa kake ba kai tsoron Allah a cikin bayin Allah kai adalci kai kaza kai ka kai ta fada sai na Umar ya kasa kira dinta ya tsaya can yake gaba yake baya har abin yayi musulmi nauyi na tare da shi suke magana sai a Amirul Mu'minina yanzu wannan mata wata uwa kawai ta saka gaba ta dinga bambalin mala'i ba kuma wani abu akai ba kuma ka tsaya kana sauraron ta kamar ba mu da inda zamu ji sai Umar ya daka mai tsawa ya ce wai haka ka san wace ce wannan wannan ita ce wanda ubangiji ya ji magana ta tun daga sama ta bakwai yace qarsani Allahu qawla ji ta ita ce wannan hauratu bintu sa'ala ba ce wanda ubangiji ya ji magana ta waye Umar da ba zai ji magana ta ba ina rantsewa da sarkin da ya aika annabi Muhammad da gaskiya da za ta tsare ni a nan gurin tsawon wuni guda ko fiye da haka zan tsaya sai ta gama abin take ta tafi sannan zan yi gaba saboda irin wannan ba ita ake yake zance ba Allah ma sauraron ta yake tabaraka wataala eh Ubangiji yana jin tattaunawa da kuke tsakaninka da ita ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lallai Ubangiji ya tabbata mai ji ne ga maganganun bayin sa masani da ayyukan su wa'annan da suke yin zihari daga matayen su su kwatanta gadan bayan mahaifiyar su da kuma matan su to waɗannan ba matan nasu ba iyayensu bane kamar yadda suka riya bance ne kawai iyayensu mata ba su zama ba face ne waɗannan da suka haife su lallai cewa su suna faɗar munkari ne na daga magana kuma suna faɗar abin da yake zuwa wato suna faɗar magana ne wadda take wato ba daidai ba zuwa ne abin da suke faɗa kamar zancen ƙarya kenan lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata mai afuwa ne a bisa kurakurai in an aikata sannan mai gafartawa ne ga duk wanda ya zihari idan ya kafara wa'annan da suke yin zihari daga matayensu sannan kuma su dawo daga abin nan da suka faɗa su na dama a kansa to sai sun yanta wuya ya tukunna kafin su sake shafar junansu ba zai taɓa matar ba sai bayan ya yanta wuya ya mana ya samu bawa musulmi ya yanta shi wancanan ka shine abin da ake muku wa'azi da shi lallai Ubangiji ya tabbata masani ne da abin da kuke aikatawa wanda duk bai samu yayi da zan iya ba to sai azumi na wata biyu a jere kafin da ya safi jikin ita wannan mata ta sa ya koma mata irin koma ta aure wanda kuma duk bai samu abin da zai yanta bai samu dama yin azumi guda biyu wata biyu a jere ba to sai ya ciyar da miskini guda 60 wannan ci da miskini 60 wato a gurin wasu daga cikin malaman mazhaba sai ya samu miskinai 60 din ya ba kowa abinda yake ya kai mudu daya to sannan ne za a ce wato yayi kafara amma waɗansu suna ganin kamar Abu Hanifa da Umar cewa in ya samu mudu 60 na hatsi kawai ya ba mutum ɗaya miskini to shikenan yayi kafara ba sai ya nemo miskini 60 ba nan dai abinda Allah ya ce ibaamu 60 miskina shi yadda miskini 60 to sai suka tafi akan zahirin aya miskinai sai an nemo ɗaya biyu uku hudu guda 60 to inda mushkila take kan a samu miskini 60 din a da yawancin lokacin ban san yanzu ba dan yanzu ina jin ile yanzu miskinai 60 ma su yi ba ba za su yi wahala ba yanzu ko da haka sai suka tafi akan cewa in ka samu hatsi din ko abincin na miskini sai aka ba mutum daya a lokaci guda da facan wahida shikenan wannan ya wadatar gaburin wancan abin da yake na ba sai an nemo miskini su tudin ba san da wannan aya ta sauka ya zama shine hukuncin zihari sai maikin Allah ya kira shi ausu sai ya kira ausu bin sabit shi majin wannan haulatu bin tsala ba ya to ga hukunci Allah ya sauka yanzu shikenan an samu fita za ka koma gurin iyalinka kuma shikenan a cigaba da aure amma sai ka nemo wuyayi ka yanta ya rasulullahi ai banje da shi ina nake da bawan da zan yanta ni ban da bawa ba ka da kudin za sai ba sai banje da shi cikakke sai manzo Allah ya ce to zaka iya kai azumi na wata biyu a jere ce wallahi ba zan iya ba rasulullahi wallahi ba zan iya ba ni a wuni in ban ci abinci sau biyu ba wallahi dai na gani nake ma ido na daukewa yake gaba ɗaya dai na gani mai a gaba na bana iya daukar yunwa azumi a rana in yi azumi ɗaya biyu sittin a jere ba zan iya ba manzo Allah ya ce to kana da abin da zaka ce da miskinai guda 60 yace wallahi babu babu ban da shi sai manzo Allah ya taimaka masa da mudu 15 na abinci shi kuma ya tafi fafata kai samu mudu 15 ya hada yaje da miskini guda 60 shikenan ya koma yaje ci gaba da mu'amalar sa da iyalansa to wannan sai zama shine kenan wato hukuncin zihari shi zihari din Allah baya son a yi shi baya son a yi shi ba daidai bane amma in dai ya faru to sai an yi wannan fa sannan ya tafi ba saki bane wanda zaka ce kai na mai da ki ba kuma ka fara a musulunci wanda ake tirsa sa mutun a kula da shi sai an tabbata yayi ta sai wannan ita kadai ce hadin wata ka fara kai da Allah kawai za ka gama ga hukuncin je kai amma wannan ta zihari in mutun ya je zihari to sai an sha matar a dawo da ita gidansu saboda kai saboda Allah ta yi min qabli an yata masa kafin su shafi juna to aka bashi da ita tsaki aka san me zai faru kine na cikin ka fara ya je wani awo da aka sai a dauke masa a mai ta gidansu a riga kula da shi sai an tabbatar yayi ziharin nan a yayi ka fara nan ta zihari kana ta dawo shi ziharin nan zuri ne kanka wanda Allah ya faɗa ko eh munkara min alqawli wa zura ne kawai magana ce mara kyau a bakyama kuma zuri ne shi yasa wata nan wani shehi babba ana ce masa Izzuddin bin Abdul Salah yana majalisi ko yana karantarwa a cikin masallaci yayi jawabi yayi jawabi jawabi sai yake fadar cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nakaha wa dallaka wa ala wa zahara ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure kuma yayi sakin aure kuma yayi ila'i shine kai mace yaji zuwa lokaci kuma yayi zihari ma ta kowa matashi yana zaune a gurin Allah ya buda masa yana da haske da ilimi ya ji abin da ya faɗa amma sai bai daga hannu ya tana numfashinsa a nan mai kyalle shi sai dai koma gida tukuna da dare sai yaron nan sai je sallama da shi ya fito sai gaisa ita da zaka faɗa wata magana a masallaci ni kuma na ji magana nan taka kamar akwai dan wani abu da ya kamata a idraki a ciki to amma ladabi ka in katsa ka a cikin mutane shi sama magana yace menene ka ce manzo Allah yayi aure yayi sakin aure yayi ila'i kuma yayi zihari yace kwarai kuwa sai ce ni ko ina ganin manzo Allah bai zihari ba sai ce kai kafi ne sani ne ya ake zaka faɗa ka sai ce a ban fi ka sani ba ban ma san tarihi ba hasali ban san dukkan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda nake da tabbas din annabi ba saboda ubangiji tabaraka wataala ya siffanta masu yin zihari da cewa suna faɗar munkaran min alqawli wa zura ni ko na san wannan bai dace da bakamun manzo Allah ba abinda suke faɗa abin kyama ne kuma ƙarya ce shi ko annabi ba yayi ai izinin Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haishin yayi ta tuba ga Allah yayi ta istighfar cewa Allah ya roƙa taimake ni haka ne ba yanda za a ce manzo Allah ya wannan ko tabbas tun da ga yadda abinda ubangiji ya siffanta shi ko bai yi din ba ba wani da zaka bi tarihi ga cewa manzo Allah ya yi zihari babu ita annabi ta ba zihari ba harshe ne kawai ya riga ya shi da ya faɗa abin da ya faɗa to kuma Allah ya taimake shi wannan yaro ya zo ya dawo da shi kan abu haka ba daidai bane a yi zahari ka a yi shi kan mutum ya ce zai kwatanta ba daidai bane ba kuma sai gadan baya ba kowane bangare na mahaifiya in mutum ya siffanta matarsa da shi ko ta yi fuskar ki ka wata baba ta a uzbillahi to ya yi zahari shi ne abin ana ce mai zahari saboda asali da gadan bayan baba ake siffanta matar shi yasa ya zama zihar domin daga zaharu ne baya amma ko fuska ta mata ka kace fuskar ki sai kamar ta baba ta ko hannun ki kamar hannun baba ta ko wani abu irin wannan ta zama zihari shikenan ba daidai bane. Wancan nan ka saukakawa da muke muku da kuma kafara da muka saukar dan dai ku yi imani ne da Allah da kuma aiki sallallahu alaihi wasallama. Wannan hukunci hukunci ababan ambato iyakoki ne na Ubangiji. Lalle azaba mai radadi ta tabbata wato ga kafirai. Lalle wa'annan da suke saba wa Allah tabaraka ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallama hakika an kaskantar da su kamar yadda aka kaskantar da wa'annan da ke gabanin su a cikin sabawar su ga manzannin su kuma sannan mun saukar da ayoyi wa'annan suke mabayyana a bisa gaskiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama azaba abar wulakantarwa ta tabbata ga kafirai wannan da za wannan da Ubangiji tabaraka ta'ala zai tashe su baki dayan su sai ba su labari da abin da suka aikata Ubangiji tabaraka ta'ala ya kiddige ayyukan su su ko sun mamanta sun aikata Ubangiji ya tabbata mai sheda ne a bisa komai bakai sani bane cewa Ubangiji tabaraka ta'ala ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ba ka samun wasu masu ganawa mutum uku face Ubangiji ya zama shine na hudun su ya san abin da suke aikatawa sannan ba za ka samu masu ganawa mutum biyar ba face Ubangiji shine na shirin su ya san abin da suke aikatawa ko kasa da haka ko kuma fiye da haka face cewa Allah yana tare da su kuma ko a ina suke sannan Ubangiji zai ba su labari da abin da suka aikata a ranar alkiyama shirin wannan ganawa Ubangiji ya kufe su saboda kamar da za a faɗa nan gaba suna yi ne dan cutarwa da ma ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai yahudawa a cikin madina wanda manzo Allah ya taras sallallahu alaihi wasallam kafin korar su da yayi to sai su dinga ta koka fadin junan suna warewa sai kuna tare da mutane kamar ku uku ko hudu kawai sai ta koka fada wanda ta koka fada wanda yake dangin jiki sai su koma gefe sai su dinga magana suna kallon ka suna dariya kuma suna ganawa suna kallon ka wannan yana nuna cewa izgili suke magana ka suke naka kuma suka ji ranka ya baci kai mu'mini to haka suka dinga yi Ubangiji ya faɗi uku, hudu, ko uku, biyar, saboda haka suke yi dama. In suka ware ɗin gurub-gurub suke yi, wani gurub ɗin mutum uku, wani gurub ɗin mutum biyar, wani haka kashi nan. Da sai Ubangiji ya faɗi adadin su don su san cewa lallai ya san abin da suke. Ma ya kuna min najma salasatin illa huwa rabi'uhum. Domin haka suke warewa uku, uku, biyar, biyar, haka. Saboda haka ƙasa da haka. Lallai har biyu suna ganawa, har fiye da haka suna ganawa. Amma Ubangiji bai ce ma ya kuni min najwa isnani illa huwa salisuhum ba ko a cikin ayar ba za a samu masu ganawa mutum biyu ba shine na ukun su saboda Ubangiji ya riga ya doke wannan lambar tuntuni ita wannan lambar uku din nan Ubangiji ya riga ya kyamace ta kuma ya rushe ta ya ce da karkafar allazina qalu inna allaha salisu salasatin hakika wa'annan da suka ce Allah dayan wato na ukun uku ne to sun kafirta saboda kristoci da suke cewa Allah uku ne ko Allah da Allah uba Allah kuma rai mai tsarki ko ruhu mai tsarki to tunda Allah ya riga ya rushe wannan cewa ka alika wa Allah lamba uku saboda abinda kristoci suke yi duk ma wanda ya haka ya kafirta to shi yasa shi ma Ubangiji bai kuma izuwa ga wannan din ba shi yasa bai ce ma ya kunu min najwa isnani illa huwa salisuhum ba da sai fara daga biyu ai babu masu gana mutum biyu sai zama shi ne na uku kuma hakika haka ne in an samu masu gana mutum biyu Allah ne na uku a gurin tunda yace wala adna min zalika wala aksar ko kasa da haka ko sama da haka illa huwa ma'ahumu aina ma kanu yana tare da su kuma ko a ina amma tare da haka Allah bai amfani da wannan lambar ba saboda abinda Yahudawa ko Kiristoci suke tabaraka wa ta'ala lallai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbata masani ne da kowane abu
Thank you. karanta ne
baka duba ba ne zuwa ga wayannan da aka hana su da aka kwabe su gabaran ganawa sannan sai suke dawowa zuwa ga abin da aka kwabe su gabaran sa suna gagganawa da yin zunubi da kuma yin shishigi da kuma sabawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sune yahudawa bayan an hane su gabaran ganawar to kuma suke yin ta ganawa irin ta sirri wacce mai cutarwa ga mu'minai idan sun zo maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai suna gaishe ka su Yahudawa da abin da ba shi Allah yake gaishe ka da shi ba sannan kuma suna faɗa a cikin zukatun su cewa me ya hana Ubangiji ya azabtar da mu da abin da muke faɗa inda a ce wato Allah yana tare da shi ko kuma shi da gaske annabi ne ai mun je mun faɗi magana wanda bata kamata ba a haƙin sa da sai mu ga Ubangiji ya halakar da mu ko ya azabtar da mu saboda abin da muka faɗa masa wani bai Yahuda ya zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a halin ma'aiki Allah yana zaune tare da mai ɗakin sa nana Aisha idan Allah ya tabbata gare ta to yana zuwa sai ya ce assalamu alayka abinda suke gaya manzo Allah shi sai Allah ya ce yuhayyuka imanan yuhayyuka bihi Allah suna gaishe ka da abinda ba da shi Allah yake gaida kai ba shi Allah cewa yake assalamu alayka su kuma sai su ce assalamu alayka assalamu mutuwa kenan suna manzo Allah fatan halaka a'udhu billahi me yake assalamu sai su ce assalamu to sai yazo shi wannan bai hude sai manzo Allah ya tada Aisha idan tabbata gare ta sai ya ce assalamu alayka sai manzo Allah ya ce da shi alayka ko alayka sai nan Aisha ta fushi sai ta ce wa alaykal mautu wa la'natullahi wa ghadabuhu mutuwa ta tabbata akan ka da tsinuwar Allah da kuma fushin Allah sai manzo Allah ya ce Aisha ya me ga wannan duka me wannan fushi ne me haka sai sai Rasulullah baka ji abin da ya faɗa mani ce maka fa yi assalamu alayka sai kuma zaka sai ce ai ni ma na mai mai da martan ni kiji me ya ce ba ni ma ta ne wa alayka kai ma samu mu tabbata akan ka shi Allah ba zai amsa addu'a sa ba ni kuma zai amsa ta saboda haka wai zai halaka kenan shi ai na mai masa shi da ya faɗa din ta sa ba za ta tasiri ba ni kuma tawa ta yi ni Allah ya karɓa ta shi ba zai karɓa ta sa ba saboda haka shi ne zai halaka ba sai shi wannan fushin ba ai wutar jahannama ma ta ishe su cikin ta za su shiga makoma ta munana idan ta zama ita ce jahannama ya ku wanda kuka bada gaskiya ga Allah idan kuna ganawa a junanku kar ku gana da abin da yake zunubi ne shine cin naman mutane ko ku abin da yake udwani shine shishigi a cikin lamarin addini sannan da saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama amma dai ku yi ganawa ku da abin da yake bin Allah ne da kuma jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wataala wanda yake zuwa gare shi ne za a tashe ku kadai dai wannan ganawa tana zuwa ne daga shedan ma'ana daga ruhin shedan ne yake jawo ku dinga irin wannan ganawa wai take akwai zunubi a cikin ta yana sa ku na irin wannan gagganawa dan dai a fusata mu'minai in sun ga ana ganawa ana kallon su ana dariya sai su jiyon su ya ba su jahushi wallahi sai da rahim shay'an la bi idhnillah kuma wannan ba zai shada su komai ba sai da izinin Allah tabaaraka wataala kai kare yi wannan ga Allah ne da ya kamata mu'minai su dinga dogara ya ku wanda kuma da gaskiya ga Allah tabaraka wataala idan an ce da ku ku yalwata a mazauni to kuma ku yalwata din sai Ubangiji tabaraka wataala ya yalwata gare ku kuma ita wannan aya wato sahabbai sun kasance idan wato suka zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kokari yake zama ya zauna kusa da annabi dab da shi to kuma akwai wanda su suka fi cancanta su zauna kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din fiye da wasu saboda ko a majalisin manzo Allah girma girma ne abu akwai sahabbai wanda suke manya a shekaru kuma manya a wajen Allah ma tabaraka wataala gurin annabin ma haka ne irin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu girman sa a musulunci da girman sa a wajen annabin cewa sarkin sa ne da girman sa a shekaru ma da girman sa a gurin da yawa daga cikin sahabban sa da yawan su yayi musu rana wasu da ya shi ya siye su da kudin sa mai enter su wasu da ya shi dinga ci da su lokacin da ake cikin faman wahala da komai dan haka wannan girman ya kamata a bashi shi irin wannan ya kamata in yazo a buda masa ya zauna wato kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib wanda yake babban manzo Allah ne manzo Allah yake kande shi ya ce masa babana bayan babana to wanda ya zama babban annabi ya kamata ya zama wani zaman sa na daban ne misali irin sayyidina Hamza babban annabi ne ko irin sayyidina Usman wanda suke sabiqul awwalin a musulunci to da sauransu da dama to akwai irin wayanda sun zo akan so a buda musu guri su zauna to kuma kowa yana kwadayin ya zama gashi ga annabi dab da dab sai wannan din sai wahala ko da mutun yana ganin wanda ya shigo ya fi shi ya kamata dan yalwata masa guri ya zauna ya girmama shi amma daga gangan sai ya sha muke saboda sanin ai ya riga ya samu guri da yafi kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi magana a lokaci cewa ne dan matsa wani ya zauna to kuma ba sa so in an yi haka sai kamar ran mutun bai so ba to shine Allah ya saukar da aya yake cewa in an ce da ku yalwata a mazauni to ku dinga yalwatawa in an ce ku yalwata shine dide sai na Ali bin Abi Talib karam Allah wajahu wa salam ya shigo majalisar manzo Allah aka rasa wanda zai mike bashi guri aka rasa yadda za a yi bashi guri har ya ni nufin ya juya sai na Abubakar ya zumbure sashi ya ce ba dai Ali bin Abi Talib ba duka zauna kamar Ali bin Abi Talib a matsayin sabon annabi da irin girman sa ya zama ya rashin gurin zama ya sai juya kuma da ba duka zauna to sai manzo Allah ya nuna rashin jin dadin sa da wannan abu da aka ya za Abubakar ya tashi ba a guri wanda kuma shi yana gaba da shi a shekaru yana gaba da shi a matsayi da komai da girma amma me ya jawo duka su ne da basu abin da ya kamata ba saura da haka manzo Allah ya yi tsawa akan wannan to shi ubangiji tabaraka taala ya buga stamp a kai ta duk sanda aka ce ku yalwata a gurin zama to ku yalwata sai ubangiji ya yalwata muku kuma to kuma wannan ba iya gurin zama ba ma ta shafi komai har a cikin sha'anin rayuwa ne da kullun dinnan a dinga yalwata wa juna yawa sai ubangiji ya yalwata maka idan an ce da ku kuma ku gusa domin zuwa gurin sallah ko kuma aikata wani aiki na alheri to ku gusa ma'ana ku zabura ku tashi din ubangiji sai ya daukaka wanda suka bayar da gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin ku kuma wanda aka ba wa ilimi sai dauka su yawa gidan rijiji da yawa cikin aljanna lalle ubangiji ya tabbata masa ni da abinda kuke aikatawa wannan aya ta sauka yayin da ya zama an yawata ganawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har ana wahalshe shi kullum manzo Allah cikin baki yake kullum cikin masu neman ganawa da shi annabi in ya fito daga gidansa sai ya wuni a waje bai samu lokacin hutawa wannan ya kamo kunnan sannan ya ce na da magana a gama da shi kuskus wani ma ya zo rasulullahi ne da magana ya dan kebe da shi ai magana wannan ma ya zo kowa ganawa dai har abin yayi yawa ubangiji ya ga abin yayi yawa ana wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ya saukar da wannan aya tato daga yau idan na je tumur rasula in kun gana da annabi sallallahu alaihi wasallam kun je gana da shi fa qaddimu bayna yadayna jami'ikum sadaqa to ku dinga gabatar da hadiyya wajen ganawar ba haka nan zaka je ka gana ka kada riga ka tashi ba in ka zo ka gana to ka samu dan wani abu ka aje sai ka tashi to da wannan aya ta sauka sai ya zama kuma su masu hali din masu dukiyar sai suka dan yi rowa da dukiyar ta suna jin nan abin da za su kashewa dan haka sai ganawar ta yi sauki yanzu annabi ya samu lokacin hutu su kuma talakawa dawa ba su da abin da za su aje dan haka su ma mutum ko yana son ganawa da annabi sai ya hakura sai dan ana cikin jama'a a cikin masallaci ko a wurin riya zaune in kana da fatawa kai ta nan amma ba dai ka kebe da annabi wannan kebe ya kebe da mai tace Allah baya so duk sun wal da shi sun gajjar da shi sai ubangiji wannan doka sai zama shikenan ya hutar da shi an huta gaba daya sai na Ali bin Abi Talib yana cewa wannan aya har ta sauka har aka shafe aiki da ita ni kadai ne aiki da ita dan ita ayi mansuhiya ce an shafe ta yanzu bata aiki amma malamu shehu baradallah yana cewa wajabcin ta aka shafe ba wai hukuncin ta ba hukuncin yana har yanzu in ka gana ka gabatar da abin hadiya amma wajabcin ne aka shafe da ai dole ne yanzu kuwa dole ba shi yasa shi shehu baradallah ko zuwa zai yi aikin haji ko umra in ya je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi da kaya niki da kudade da yawa na masu tsaron rauza annabi duk sai ya raba musu kusan da yake gana da annabi tunda yanzu ba annabin da zai karba din tubure rabawa wanda suke hadamansa sai ya gama raba musu hadiya sannan yake matsawa yi ziyara kin ga magana yace Allah yace kaddu bane jin zai ku sadaka in za ku gana da annabi sai kun gabatar da hadiya shi dan haka sai ya aiki da ita kin ga ce aya an shafe ta yace hukun wajibin aka shafe ba hukuncin mu hadan da suke aiki da sunna radiyallahu ta'ala to sai na ne yace wannan aya ta sauka har aka shafe hukuncin aka da aiki da ita ni kadai ne aiki da ita sannan ta sauka dama ina da dinari daya sai na je na canjo shi sai kuma dirhami hudu sai na zo na nemi ina son shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga na gabatar da dirhami daya na tashi ajo kuma abin ya faru shi manzo Allah ya yi shawara da sayyidina Ali sanda aya ta sauka to Aliyu ga aya ta sauka Allah ya ce mutane su gabatar min da hadiya sun zo gana nawa kace gani ya kamata in samu musu a matsayin abinda za su rika gabatarwa sai manzo Allah ya ce sai sayyidina Ali ce wato manzo Allah ya ce Aliyu kana ganin na sa dinari ya ce a ya rasulullahi yayyo dinari yayyo ya ce to yayyo ya ce to na sa dirhami daya ta ya rasulullah ayyayyo yayyo ta to Ali in ba jahi ba sai nawa kamar a ce kobo fa to in ba ko karshen kudi kenan to sai nawa kenan sai ya rasulullah habbatan min sha'iri qaya alkama dai ta isa kace duk wanda zai zo gara da kai ba da alkama shi ya zalla ce a Ali ta daukin ka ne dai sai kai kace kake auna abin da dai matsayin ka eh saboda shi zai na albashi da komai bawan Allah mutum kirki shi ba shi da hali da yawa da haka sai ya aura daidai abin da sun zai iya yace a ya rasulullah qaya sha'ir sai tun ya gabatar da qaya ta alkama kullu shi ke da wajen hadi sai shi a ba haka wali dirhami dai da ya isa manzo Allah sai sa dirhami da sai na aldeja haka sai je ina dinarin sa guda ɗaya sai je canjo shi a kasuwa sai kuma dirhami hudu yazo ya gana ta farko ya aje dirhami ya fita ya kuma dawo wani lokaci ya gana da annabi a dirhami sai da ya shiga sau hudu dirhami hudu na sa kari daga nan ya hakura shi ma ba shi da wani kuɗin kuma amma sai Allah ya shafa ayar gaba ɗinta sai ya ce kulla as'alakum alaihi ajran illa lama wajata fil qurba sai aka shafa wannan gaba ɗinta wancan nan ka shine mafi alheri gare ku kuma shine mafi tsarki a zakatun ku idan ba ku samu abin da za ku gabatar a matsayin sadaka ba to ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafartawa ne ga ganawar ku sannan kuma mai jin kai ne da ku yanzu kun ji tsoro ne ya zama kun gabatar da sadaka yayin ganawar ku saboda talaucin ku to tunda yake baku aikata wannan sadaka da ubangiji ya umarni da ita ba ubangiji ya gafarta gare ku saboda ku koma yadda kuka saba da can ba sai an gabatar da sadaka ba faqimu salatu wa atu zakata yanzu dai a tsaya da sallah a bada zakka kuma abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana adawo mu akan haka lalle ubangiji ya tabbata masani da abin da kuke aikatawa ba ku yi duba ba ne yanzu ga wa'annan da suka juya su ne munafukai daga cikin mutanen Yahudawa wanda ubangiji ya yi fushi gare su da suna cikin ku wato mahum minkum wala minhum su ba sa cikin ku su munafukan nan ba sa cikin ku ba sa cikin Yahudawan kuma yau suna tare da ku gobe suna tare da Yahudawa yau suna tare da ku gobe suna tare da can saboda haka su ba anan ba su ba anan ba wa yahlifuna ala alkazibuhum ya'lamuna su dinga rantsuwa akan ƙarya kuma a halin wato sun san cewa munafukai ne su ba gaskiya suke yi ba wani mutum ana ce masa Abdullahi ibn Naftali munafiki ne wata da sai gabato ita gurma in ki sallallahu alaihi wasallam da nufin zai zo wajen sa sai annabi ya hango ka san yana da kashafi sai ya ce da nan Aisha yanzu nan wani mutum zai shigo nan yanzu wani mutum zai shigo nan harshen sa harshen shaitan zuciyar sa zuciyar shaitan ba alheri ko da yake sa kawai ana zaune sai ga shi Abdullahi ibn Naftali ya shigo wanda yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bishara da shi da ya shigo din kuma sai aka manzo Allah ya saka masa fuska yana ta masa walwala yana ta masa abubuwa aka ta gaisawa ci rimi 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 sai abin ya ba su mamaki ya dai tashi ya fita nana Aisha ta ce ya rasulullahi kan mutumin nan ya shigo mun ji abin da ka faɗa kansa
kuma da ya shigo yayin muka gaba haka ba ka sakan masa fuska kana ta masa bushasha kana ta au yaya haka sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama sharrun mutane mafi sharrun mutane shine wanda mutane suke taka tsantsan da shi saboda sharrinsa ba wai dan yana mutumin kirki akai masa abin da akai masa duk wannan sakin fuskar da wannan abin da akai da walwala da shi ba dan yana mutumin kirki bane a har yau ba canja ba wannan kalmomin da aka faɗa kan sa haka suke mutumin banza ne zuciyarsa zuciyar shedan harshensa harshen shedan amma an saka masa fuska ne dan a guji sharrinsa kada ya jefe mu da abin da yake ni daga sharrin nasu to wannan shine mafi sharrin mutane to munafiki kenan ya zauna cikin ku ribi ribi gashi ne kamar mutumin kirki a ta mu'amala da shi kamar da gaske amma ƙarya yake yi wata gaba yake nema da zai bai cutar da ku kawai sai da kuma kun gano shi to ba fito masa za ku yi a yadda misali zai fahimci kun gane din ba a ta katsantsan za ku yi da shi yadda manzo Allah yake manzo Allah ya rayu da munafikai da yawa kuma duk ya san abin da suke kai amma dai Allah bai ba su iko a kansa ba bai ba su dama su cutar da shi ba shi kuma manzo Allah ya san irin zaman da ya dinga yi da su. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tarda musu azaba wa take mai radadi lalle cewa su abinda suke aikatawa ya munana sun rike nan tsarantsan su a matsayin garkuwa wanda ita suke sirce kawunan su da kuma dukiyar su saboda haka sai suka toshe mu'mina da ita gabaran tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala shine jihadi azaba wai take abin wulakantarwa ta tabbata gare su dukiyoyinsu da kuma ƴaƴayensu ba za su wadatar da su gaban azabar da Ubangiji zai yi gare su ba wadancan ka su nema abota wuta lallai su masu dawowa ne a cikin ta ka ambaci wunin da Ubangiji zai tashe su baki dayan su sai su dinga rantsuwa gare suna cewa mu mu'minai ne kamar yadda suke rantsuwa gare ku a nan duniya suna tsammanin cewa su suna kan wani abu daga imani ko za a saurare su a lahira ka sani cewa su dinnan su ne makaryata shedan ne ya riga ya yi tumbe a kansu ya riga ya mamaye su don haka sai ya mantar da su zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shine biyayyarsa wadancan ka su ne rundunar shaitani su ne mabiyansa ka faɗa ka cewa lallai rundunar shaitan su ne waɗanda suke masu asara ayyukansu lallai waɗannan da suke saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama kuma suke saba wa Ubangiji wadancan ka za su tabbata a cikin waɗanda za a rinjaye su Ubangiji ya rubuta a cikin lauhil mahfuzi ya riga ya zartar da hukuncinsa cewa wallahi ni ne zan rinjaye da ni da manzannina da hujja da kuma takobi in an shiga filin yaki Allah zai ba mu'minai da kuma ma'aikin sallallahu alaihi wasallama nasara akan kafirai za su wato za su halaka su in kuma hujja ce da abubuwan da Ubangiji ke saukarwa na daga wato bayyana to nan ma ya rinjaye su ba su da hujja a kansa lallai Ubangiji ya tabbata mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ba za ka taɓa samun mu'minai ba ba za ka taɓa samun mutane ba wanda suke ba da gaskiya ga Allah da kuma ranar lahira kaga suna yin soyayya da waɗannan da suka kauce wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ma'aikinsa ko da ku sun kasance iyayensu ne ko ku ƴaƴayensu ko ku ƴan uwansu ko kuma danginsu ba za ka ga suna nuna soyayya gare su ba wannan mu'minai sun nuna wannan misalin ƙarara Allah ya saka su a bai da alheri da dama daga cikinsu suka kashe iyayensu da hannunsu saboda saɓanin addini cewa su suna mu'minai iyayen nasu kullun da su ake kullakullan makirci yadda za a halaka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubayda bin Jarrah Allah ya kara masa yadda aminul umma shi ya kashe babansa Jarrah ranar yakin Badr da hannunsa ya kashe shi sai na Abubakar radiyallahu anhu yayi kira dan sa kafin musuluntar sa a ranar Badr ya fito su jayayya shi da shi su yi abin da yake cewa birazi su fito na fito dan ne kiyarda shine kiyarda da abin da zai faru kenan haka kuma Mus'ab ibn Umair shi ya kashe dan uwansa na jini uwa daya uba daya Ubaid ibn Umair shi ya kashe shi a ranar yakin Badr shi ma sayyidina Hamza da sayyidina Ubayd ibn al-Harisi da sayyidina Ali ibn Abi Talib sun suka kashe Utbatu da Shaybatu da Walid ibn Utba sun suka kashe su kuma dangin su ne domin dukkanin su ƴaƴan baffan su ne sun suka kashe su a filin Badr Umar dan Khattabi da tabbata gare shi shi ya kashe Asi ibn Hisham wanda yake kawun sa ne da shi Asi ibn Hisham da babar da ta haifi Umar dan Khattabi Hantamatu bint Hisham uwarsa dai ubansa da kawun sa ne shi ya kashe shi to sahabbai sun nuna wannan misalin karara ubangiji ya ce ba yadda zaka samu wanda suka bada gaskiya ga Allah da ran lahira suna goda soyayya ga wanda suke sun saba wa ubangiji sun saba mai cin Allah koda iyayen su ne Abu Ubaida ya bada misali akan wannan shi kashe ubansa koda ƴaƴan su ne sayyidina Abubakar ya kira dan sa ya zuwa ga fituna fito a filin yaki koda ƴan uwansu ne na jini ga sayyidina Ali da Hamza da Ubayd ibn Harith sun kashe ƴan uwansu koda dangin su ne haka dai gashi sayyidina wato Umayru ko Mus'ab bin Umair gashi sayyidina Umar dan Khattabi duk dai sun gwada waɗannan misalai kuma da samun su ma da dama wannan misali ne kawai da sauran su da dama ko nan mun yi kissar Abdullahi bin Ubay bin Salul ne ko wanda ya zara takubi tsire kofar gidan ya ce wallahi ba za ka shiga sai annabi ne ya ce ka shiga kuma gidanka ne kuma wallahi ba ka shiga ba in kai ka shiga gidan nan annabi ne ya aiko ya ce ka shiga amma wallahi da annabi ya bani dama tuntun nake cewa ban dama ka tsinko kanka da ya bani dama da sunan kanka wallahi haka ga uba annabi ne ya hana shi da sunan ya kashe shi haka imani na gaske to ba zancen dangantaka a cikin sa Allah kawai ake kallo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadancan nanka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rubuta imani a cikin zukatun su sannan kuma ya karfafe su da haske na imani ubangiji zai shigar da su aljannatu wanda koramu suke gudana karkashin su su ababan dagomawa ne a cikin ta lallai ubangiji ya yarda da su da biyayyar da suka gare shi su ma sun yarda da Allah da yake ya ba su wato su sun yarda da Allah da biyayyar su shi kuma ya yarda da su domin ya ba su sakamako shine aljanna wadancan nan ka su ne rundunar ubangiji ka faɗa ka cewa lallai rundunar Allah su ne waɗanda suke marabauta wannan sura ita ce suratul hashari an kira ta da wannan suna saboda abinda ubangiji yake faɗa a ciki huwa allazi akhraja allazina kafaru ko min diyarihim li awwal al-hashr lamuzu surat al-hashr wannan sura wato ta sauka ne tana bayani akan sha'anin banu nadiri yahudawan madina ina tsammani ran nan mun yi magana akan yahudawan banu qainuqa ko bayan da aka yi munazalar da aka yi ta yakin gwalalu bayan an gama wannan da yake dama dalilin yahuda haka zaka yi wannan yakin su suka yi suka tsokano su suka yi suka hada kai da Abu Sufyan sarkin Makka da kuma sauran kafiran Makka sai ga musu cewa su zo su za su taimake su daga ta ciki su kuma su yaki manzala daga ta waje a samu a murƙushe ma aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa gaba kida Madina ta dawo yadda take da ta kuma ya sare ba kamar yadda take abinda sai ga musu kenan har ma shi Huyayyu ibn Akhtaba da Ka'ab ibn al-Ashrafi da wayanda suke manyan su da suka je Abu Sufyan ya sa musu sharadi cewa to ai ba addinin ku ba za mu yi da ku ku kuna yahudanci da ku da Muhammadu a gurin baban manci saboda ba ku bauta allolin gumaka ku kun ce kuna da Allah kuna da annabi sunan sa Musa Muhammadu ya ce shi annabi ne yana da Allah mai mamancin ku duk da ku da shi duk ku yadda da gumakan mu ba suka ce a mu in kun so sai mu je mu su daga gumakan naku ma sai bismillah haka kai suka zuwa ga Hubal da Lata da Uzza da waye su suka yi Yahudawa dan lalacewa masu addini suka yi zuwa su daga gumaka saboda kawai suna son aje a murƙushe musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk dai wannan ta wuce suka koma Abu Sufyan yayi bo inda yayi bo na daga Ahzab san cikin su azab din mun yi wannan magana shikenan ya tafi Madina da nan mutum 10,000 sai ya zasu murƙushe Madina manzo Allah ya haka gwalalo ganuwa akai wannan balahira aka gama Allah ya halaka da yakin nan su manzo Allah ya koma gida sallallahu alaihi wasallama ai ya kwanta kayan yaki yana shirin ya wanke jikinsa ma ya shiga wani sha'anin kuma sai ga Jibril ya zo yana cewa ku mutane kun sauke ku mu'mine kun sauke siddi amma mu mala'iku mu sauke siddi ba da sauran aiki kawai sai wuce gaba manzo Allah ya ce da shi na kuma za a je Jibril ya ce banu Quraiza mana sai mun je banu Quraiza haka Allah ya ce ba a gama balahira ba tukuna sai an je banu Quraiza manzo Allah nan da sai mai da kayan yaki ya fito yace ina bilalu hishila khailal lahir kabi dawakin Allah kowa ya siddi a ta samu bunu Quraiza la yusalliyanna minkum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra lahi bunu Quraiza duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzo Allah a cikin ku kar ya suke sallah asra ba bunu Quraiza ba kowa ma hada can har ma aka rubu gida biyu wajen fahimta hadisi wasu ka tsammaci umarnin a matsayin annabi ya nufin ai gaggawa aje da haka Allah asra ta yi sallah suka tsaya suka sallah sallah suka sauri suka tafi wasu kuma suka ce wallahi ba za mu yi sallah ba annabi ya kai wanda ya la'asar sai a bunu Quraiza dan haka da yawan su ba su sallan la'asar ba ran sai bayan isha annabi ya ce kullun ada'un kowa yayi ta akan lokacin ta wanda aka je su bunu Quraiza aka buga musu hisari ma'ana aka cewaye garin suka ga dai ba yadda za su ci da rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga suka tashawuri a tsakanin su a fita ai yakin nan ba za a iya ba tun an fita yaki manzo Allah an san ma ƙarya ce ƙarya ce saboda babu da yawan da zamu yake shi wani babban daga cikin su ya ce tani da shawara ni na da shawara ku zabi da cikin abu uku da mu da ku duka mun san mutumin nan gaskiya ne annabi Muhammad annabi mun nan da yake wa annabi ne shine wanda muka zo garin nan muke zaman jiransa domin su da banu Quraizan da banu Qaynuqa'a da banu Nabi da banu Nadir din duk Yahudawa ne kuma dukkanin su daga Sham suka yi hijira suka dawo Madina tun kafin manzo Allah ya zo me yasa saboda sun karanta al-tafan su annabi gashin zamani ya kusa bayyana kuma ga inda zai hijira ya dawo sai suka riga shi zuwa nan din suna jiran isowar sa dan su imani da shi dan su zama sune farkon jama'ar sa kuma amma da yazo sai ga ba a cikin su yake ba balarabe ne ba bai hude ba da su tsammaci a cikin su ne zai wannan annabi sai suka bijire suka kike imani da aka yi tuna musu wannan da ni da ku duka mun san dama annabi to ni shawara ta farko mu fita mu ba da gaskiya da shi kuma daga gaskiya ga Allah kawai mu sallama masa kuma ko ce shi dan ma mu samu mu gama da Allah lafiya suka ce tarza abinda ka zo da shi wannan ba shawara ba ce ba ku yadda da wannan bai ce suka ce ci tu tsayi kenan to na biyu mu kakkashi ayyayan mu gaba da mu kakkashi matayen mu daga nan mu dauki takubba da makamai mu fita mu je mu yaƙe shi irin yaƙin wanda ya san bai bar komai a bayansa wanda zai da ya dauka ba domin yanzu da ayyaya a bayan mu da mata a bayan mu ba za mu yi yakin daga sai ba kuma tsoron mutuwa yake ji da ba ga bai hudu da tsoron mutuwa Allah ya riga ya ga mana hakan tun akan su ko fataman nawul mota in kuntum sadiqina in kun isa ku burin mutuwa bai hudu bai saka burin ya mutu ba kuma ko gobe bai hudu ya burin ya mutu zai mutu saboda wannan aya mu je mutum mu kashi ayyamu da matan mu sai mu fita mu je mu yaƙe shi irin yaƙin wanda bai aje wani abu a bayan sa ba balle dawo ta dashi kaga zabi yaƙi daga sai kenan suka ce aikin banza ina amfanin rayuwa bayan an kashe aya kuma da mata yi dama dan wa muke rayuwa da su wannan ma ba shawara bace yace ba ku yadda wannan ba ita ma to ga ta uku mafi dacin mu fita mu sallama kan gurbin manzo Allah yayi hukuncin da ya ga dace da mu kawai akan duk abin da ya ga dace kawai mana sai suka ce to gara-gara wannan gara-gara isa amma kuma Muhammad taurin rai ne da shi taurin rai ne da shi in muka ce mana hukunci ba mu san abin da zai bayar kan mu yadda da hukuncin sa mu ce ya sa Sa'ad bin Mu'adh ya yi mana hukunci shi abokin mu ne tun a jahiliya kuma mutum mu ne a Madina yake da yazo Muhammad yazo mai san da yabi shi to shi mutum mu ne in muka ce shi ya mana hukunci zai iya sassauta mana sai suka ce to mun yadda da wannan suka fito aka bude kofa suka suka samu zalla mun yadda da abin da ka zo da shi mun tuba da abin da muka yi kuma mun yadda kai mana hukunci da ga ya dace za mu bi amma ba kai za ka yi hukuncin ba ka sa mutumin mu Sa'ad bin Mu'adh ya zo mana hukunci za mu karba sai ce mai sauki ku aika masa shi yana can a gida kwance yana fama da kansa ma saboda can a wurin yaƙi yayi addu'a ubangiji in ka san da sauran yaƙin da Muhammadu zai buƙace ni a cikin sa Allah ka raya nan kai lokacin in ka san ka gama bashi nasara daga yanzu ba da sauran bukata ta Allah ka dauki raina na ka kai masa wani wawar rauni yana sai yana fama da jiya rai ko kai mutu ko kai to sai suka ci shi suke da ma sai manzo Allah ya aika aka dauko shi akan jaki yazo jini na zuba ma a jikinsa manzo Allah ya ce ga abin da suke so sun ce kai zaka yi musu hukunci ya ce to madalla ya rasulullah hukunci na duk namiji a cikin su wanda ya isa daukan makami a fito da shi a yanka shi shine hukunci na matayensu da ayayensu gaba daya a kwaso su zama bayi suna fursunan yaki ni hukunci na kenan to ya juya tafiya manzo Allah ya ce alhamdulillah wallahi kai hukuncin da ubangiji ma ya yarda da shi tabaraka wataala haka ma Allah yake sulama manzo Allah ya sa aka shaka tattaro su 600 mazaji wanda kowanne zai dauka makami yaki mutum 600 manzo Allah ya mika sai na Ali ya ce ja suka canza su ka je duka yankansu sai na Ali dai wurin janar sai ya sa aka tsasuke su gaba daya aka tafi can wajen rijiyar ta kulai inda aka yakin Badar nan sai na Ali ya sa aka dinga yanke su gaba daya ana jefa cikin rijiya duk aka watsa ga wakin manzo shi duk Yahudawan wofi aka zubar da su matan su kuma duk aka kwashe da yadda ya faɗa da suka zama ganima da ayyansu to da aka gaba da wannan manzo Allah zai juya tafi gida Jibril ya ce ai ba a gama ba bazan nadiri kuma ai sun da asalin sharri ai sai an je can ma sai su kuma mai ce ai can za mu tafi yanzu kuma sai bismillah sai aka kara sai can aka tabbar nadiri unguwa unguwa ce kawai a Madina fa saboda kamar dai kauyuka kauyuka za a ce musu amma yanzu ta haɗe Madina ce kawai dan ma asali sune masu garin manzo Allah ya tada su wannan shikenan suka kara suka tafi aka je bazan nadiri to su ma da aka je aka yi musu nasu hisarin amma su manzo Allah bai sa an yayyanka su ko an abu ba na aka tsare su dai na ƴan kwanaki suka gama su da mafita suna cikin gari su rurrufe suka ga dai ba yadda za su suka ga ko manzo Allah ya musu hukunci sai manzo Allah ya ce to hukuncin su su fito su kwashe komai nasu su bar gari su tafi Haibara Haibara kuma kuciya ce da Madina tafi can su zauna amma ba dai Madina ba sun gama da ita daga yau tunda cin amana suke yi duk alƙawarin manzo Allah ya yi da su zaman lafiya da jajjaje da akai sun karya to su fito su bar gari amma hukuncin su duk gida uku su dora kayan su akan raƙumi guda iya abinda raƙumin ya dauka shikenan sauran ya zama ganima anan za su bar shi gidaje uku gida daya biyu uku su lafta kayan su akan raƙumi daya su fita duk rago kayan su gaba daya ganima ce haka akai saboda haka aka suka dinga yi gidaje uku su kowa ya kawo dan abinda yake so a zuba in raƙumi ya gama dauka iya abinda zai dauka ai gaba shikenan sauran ku basu nan gaba daya aka bar wannan duciyar ana amma daya ka bata ana ina sa kada manzo Allah ya ga dawo da mu'minai gurin da komai to ina ganin zamu zo gaba ma afa Allahu ala rasuli ko eh zamu zo kanta ita kuma duk da ci gaban maganar ne daga nimar da aka samu a bani naziriya akai da ita kuma mai Allah ya ci aya kanta to wannan magana tana zuwa gaba to dai wannan sura akan wannan dalilin ta sauka kusan abin take magana akai kenan shi yasa masatul hashir sunanta ayoyinta ko a Madina ta sauka ayoyinta guda 24 ne بسم الله الرحمن الرحيم
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض
abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai yayi ina tasbihi ga ubangiji tabaaraka wataala ubangiji shine mabuwayi a cikin halitta ta sa gwani ne kuma a cikin mulkin sa Ubangiji shine wannan da ya fitar da kafirai daga cikin mazawal littafi sune bazin nazir daga cikin Yahudawa ya fitar su daga cikin gidajen su a Madina tun a farkon wato tasa da ya musu tasa ta farko ita ce awwal hashr da manzo Allah ya tashi su daga gidajen su ya mai da su Haibara tasa ta biyu kuma sai zamanin sai na Umar dan Khattabi shi kuma ya kore su daga Haibaran suka kara gaba suka tafi Sham tasa ta uku mai ita ce da Allah zai turo wata wuta kamar yadda ya faɗa ta kora su filin alkiyama gaba ɗaya kuma su zo a yadda za a yi da su subhanallah ku kanku mu'minan ba ku tsammaci akwai dalilin da zai sa Yahudawan bazan zira su tsira gidajen su su ban muku ba su ma Yahudawan bazan nadiri sun tsammaci cewa wayannan gidajen nasu da kuma katangun su manya-manya shine ganuwar gari sun tsammaci duk wannan za su tsare su gabaran abinda Allah ya shirya musu na azaba sai ubangiji tabaraka wataala ya zo musu da umarnin sa da kuma azaba ta sa ta inda ba su tsammata ba ubangiji ya jefa tsoro a cikin zukatan su saboda wato an kashe shugaban su shine ka abin al-ashrafi abinda manzo Allah ya fara yi kenan kafin aje ai musu wannan hisari babban su kuma shugaban su shine ka abin al-ashrafi wanda shine dan uwan tafiyar Huyay ibn Akhtaba wanda suka je Makka suka je suka tsokano a zo ai yakin gwalalo to sai manzo Allah ya tura Muhammad ibn Maslama yace ka je ka kawo min kansa kai yadda zaka kaje kawo kansa tun ba aje yakin ba to har ya tafi sai dawo sai Rasulullahi ya neman izini akan wani abu da yace menene shi ina so ka dan halatta min ƙarya saboda zan dan yi wasu ɗan dabaru kafin samun kashe shi sai manzo Allah ya ce na halatta ma bismillah na yadda ka faɗa abin da kaga zai ma amfani ba komai sai ta shi da ya je ya same shi sai ya je dinga faɗar maganganu hakan nan da za su taɓa ƙarfin musulunci ta wala fama annabin kaman dai yayi rida ya ba musulunci ya dawo gare su yace ai mutumin mu ne yana wahal da mu wallahi sai aka kuma yace ya dora mana fansa ya dora mana diya kuma sai ya kawo naira kaza haka kawai wai kudi za mu hada masa kudi saboda yaƙe yaƙen da aka yi sun galabaitar da shi sun galabaitar da mutanansa shine yake so ba tattara mai kudi saboda shi da muhajirai masu hijira kenan samu abin da za su karanci suna sha ni ko ban da komai shi yanzu ka taimaka min da ranci kai ne mutum ya wa zan je gurin san ba kai ba haka aka yi ai dama na ga muku ai kaza ba kai kai kanka ba kaza 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 suka ce hira sai ce to yanzu zan baka kudi amma sai ka kawo min jingina ni ba zan baka kudi na haka nan to kai mai jinginan bai zan baka ita ka kawo min matarka jingina yace a kai da kike kawo wannan wa zai baka amanar matarsa ai ba ta iya jurewa ba ta kalle kamar sai kenan ka kwace mata ka ni ba zan baka matarta to kawo min yakka jingina ba abin da zan mata da Allah kawai ta zama tana guri na ba kudin yace a ni ba zan baka yata ba amma akwai abu daya yace me shi kayan yaki na da nake yaki da su da Muhammadu da dokin da takobin da silken da kaza da kaza in tattaro su in kawo ma tunda zai zama na bukatar su ni ba karabin su zan yaki ba ba zan karabin sa ba in kawo ma su ka aje abun ka sai ka bani rancen kudin nan yace to shikenan na yadda shi ta madal to yaushe zaka ce in anjima zan kawo ma sai tafi sai da bari dare yayi yayin shi kan yaki kawai sai zo kwankwasa kofa waye to matarsa kuma bokanya ce ita kuma a daren ta yi mafarki ta ga shi wannan Muhammadu bin Maslama ya zo ya kashe mijinta tana farka tana buga kofa wane ne sai ce Muhammadu bin Maslama ne sai ta ce shi ka buɗe kofar nan sai ce hawa ki kwa me ne aboki na ne fa dama mun yi magana da shi ina za'ai zai kawo min kayan yakin sa ne zan bashi rancen kuɗi kawai wala ta ce karka buɗe ni na san abin da na gani a cikin bacci na karka buɗe yace ki dalla ba da wuri gani sai je buɗe sakata yana buɗe a kurum sai dauke kansa sai kashe shi yana sarasa shi ko kwalle ihu yana cewa katalamin katalani ibn la'ina kamar zangi ne dan inan dai ya kashe ni ya faɗi magana sai suka taso gaba da shi kuma sai fice ya buya daga duk wanda ya iso kurin sai kashe shi duk wanda ya dinga kashe su anan daga nan ya kira kansa ya sa a buhu kawai to shi ma sun masa rauni har kafarsa ta kare garin gudu saboda aka ta jangin dije ga manzo Allah ya kai masa buhu manzo Allah yana buɗe ga kan kawo bin al-ashrafa a cikin ita amma Rasulullah sun kariya ne sai ba komai ka kafa manzo Allah yana yin haka ya shafa kafa kawai sai kafa ta tashi kamar ba ai ba kawai sai take tashi ba wani abu kamar ba ai yake naka to daga nan sai aka to wannan abun sai jefa tsoro ka zaba fi buhum fi qulubihim ruba da Allah ya fada kenan wannan kisan da aka ji aka yi wa mai gidansu shugaban su gaba daya fa sarkin su yana cikin tsaron yana cikin jama'ar sa aka iya shigowa aka kashe shi aka cire kansa aka yi gaba to wannan ya riga ya jefa tsoro a zuciyarsu na haka san da aka zo sai suka zama kawai sun yadda da hukuncin annabi ya sun yadda za su dauka shi kuma zalla kawai sai ce hukunci na ku bar gari kawai duk ku kwashe kayan ku fita kuma gida uku sa dora kaya akan raƙumi daya iya abin da suka iya dauka shikenan sauran ganima shi kuma hakan suka yi dole na haka muhajirai wanda suka zo daga Makka tuntuni da ba su da guraren zama ba su da kuɗi da yawa ba su da abinci sai zama wannan ganimar ta Bani Nadir ta zama ita ce majalin abin da suka rarrasa a Makka amma saboda mugunta saboda mugunta irin ta bayhude wai ba za su fita haka nan ba sai da suka dinga rushe gidajen kamar irin abin da ake ɗakin fara ko yanda yara suke akan yashi in sun yi wasa ka san ba abin da yaro tsana irin shi ya gina ka zo ka rusa shi dan an gama wasan ya rusa kayansa da kansa to abin da suka dinga yi kenan saboda haka suka dinga rushe gidajen su da hannayen su wajen kan mu'minin su amfana manzo Allah ya ce me zai hana ku ga musu zo ba wato in suka rushe gidajen har azara da kayan rufe su kwashe su tura kan mangala shi ga wadas annabi ce zo har kasan ma su kwashe su tafi da ita ba abin da muke bukata banda su bagara su kwashe duka kun san gada ma eh ba wai su rushe gida ba su kwashe kasan ma sun su yahudu bin biyu tawun bi ajihim wa ajrul mu'minina ku izinanta mana ya kuma abota hankali ba dan dai ubangiji tabaaraku ta'ala ya wajabta musu fita daga cikin garin su ba da Allah tabaaraku ta'ala ya yi musu azaba tun aran duniya shine kisa da kuma riba cewa zuwa fili kamar da aka yi wani kuraiza sannan kuma azabar huta ta tabbata gare su a lahira wancan nan ka azabtawa saboda cewa su sun saba wa Allah ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya saba wa Allah to lallai ubangiji tabaaraku ta'ala mai tsananin hukuma ne gare shi da abin da kuka yayyanke na daga itacen da binai ko kuka kyale shi yana tsaye akan asalin sa to da izinin ubangiji ne tabaaraku ta'ala Allah ya yarda ku yi haka dan kuma ya kunyata sufa su kai su ga cewa ashe dai ba su isa komai ba saboda san da aka shiga banin nadiri hatta da binansu da suke tsaye sahabbai sun danga sassare su suna faduwa ƙasa dan a nuna musu kaskanci kawai da abinda ubangiji tabaaraku ta'ala ya fayi insa ga mu'minai shine da abinda Allah tabaaraku ta'ala ya bayar wato ga mu'minai na daga ganima to wannan ƙari ne gare shi daga abinda aka samu ne daga dawaki da kuma ababan hawa shine wato raƙuma sai da cewa ubangiji tabaaraku ta'ala yana sallatan manzon sallallahu alaihi wasallam a bisa abin da yaso lallai ubangiji ya tabbata mai iko ne a bisa komai shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam san da aka yi wannan ayatu sauka to ganimar da aka samu a bayan nadir baki din sai manzo Allah ya ce to ya ku tarin lansaru ku zaba daya ko dai daga yau ku istihwazi akan dukiyoyinku da gidaddajinku da abin da kuke da shi na dukiya ku rike kayanku mu'minai wato sauran mu'minai muhajirai su kuma ku bassu da ganimar da aka samu a bayan nadir domin dama tunda muka zo Madina kamar mun kuntata muku arzikin mutum biyar arzikin mutum daya kuma arzikin mutum biyu saboda manzo Allah ya yi ihaji tsakanin su kai dan uwan wannan ne wannan mutum Madina ya zama dan uwan mutum Makka to duk abin da yake da shi na arziki da yake ci a gidansa yana sha da gidan da yake zaune da matansa da kuma duk sun raba tsakaninsa da mumini wanda zai daga Madina daga Makka duk kusan haka ake to sai manzo Allah ya ce tunda an samu wannan ganima yanzu mai yawa gata ga gidajen mutane sun fita sun bari ga dukiyoyi sun bari ga dawakai ga dabbobi da abubuwa da yawa to yanzu muhajirai wanda suka zo daga Makka sun zo tsuran su ba su da komai to yanzu su za ba su ci amfani da wancan ku kuma mutanen Madina da aka samu dama a cikin dukiyarku da abubuwan ku ku rike wannan ko kuma in kuna so za ku yi musharaka a cikin wato dukiyar da aka samu ta ganima ku yi tarayya da su cikin raba ta a bani naziri to kuna da dama haka tunda yake da ku aka je yaki ba ku bai da za a ce a hana ku amma ni na ku ganin da haka akai sai suka ce ya rasulullahi ba haka za a yi ba abinda za a yi za mu bar wa mu'minai wato muhajirai za mu bar musu dukiyar da aka samu a bayan nadiri kuma za mu ƙara musu dukiyar da muke da ita kuma mu saki matan mu saura kuma mu ba su gidajen mu duka baki da har ubangiji tabaaraku ta'ala ya yi bisa ƙarshe cewa wai suna la anfusihim wa law kana bihim khasasa suna fifita waninsu akan su kuda suna da bukata kuwa bayan Allah ne haka Allah ya saka musu alheri to abinda manzo Allah yake nan hukunci to sai zama wannan dukiya ta bayan nadiri baki ɗayanta bayan an cire khumus manzo Allah sallallahu to manzo Allah sai kuma istihwazi da ita ya dinga ciyar da ita a cikin muhajirai da kuma gidansa da kuma cikin banu hashim danginsa musamman wanda yake son ya aure a cikin su manzo Allah zai mai aure da wannan dukiyar wanda yake ba shi da hali zo nema manzo Allah zai ba shi a ciki haka dai annabi ya rike duk asalin dukiyar baki da hannunsa yana sarrafa da ita yadda yake ya dace kawai a cikin mutanansa to har dai manzo Allah ya yi wafati sayyidina Abubakar shi ma ya zo dora daga inda annabi ya tsaya wannan dai dukiya ta mai naziri abinda aka ce da ita kenan sai dai a ciyar da wanda ake gani yana da bukata in ya zo nema ko kuma a ciyar daga cikin Bani Hashim ko ai masa hidimomi da ita haka aka dinga yi to har zamanin sayyidina Umar dan Khattab shi ma ya zo karba shi ma ya ci gaba wata rana sayyidina Umar dan Khattab yana zaune sai aka zaka nemi izini ga wasu muhajirai za su shigo cikin sa akwai sayyidina Usman su shida manya daga cikin sahabbai sun shigo sun zauna sai kuma ga Hadima sai kuma shigowa yana neman izini cewa ga Aliyu da Abi Talib da Abbasu bafa manzo Allah suna neman izini su shigo yake bismillah su shigo da suka shigo sai suka ce da Amirul Mu'minin zuwa muka yi dukiyar manzo Allah ta bani nadiri ka ba mu ita hannu sai na Umar ya shuru yace ko me yasa sai suka ce ka je san abin da Allah ya faɗa kan ta yi ma afa Allahu ala rasulihi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah na sani sai yadda yake dama yake da ita yace haka ne yace amma dan Allah ina neman shaida a gurin ku da ku muhajirai da ku ahlul baiti za ku yi mun shaida tsakaninku da Allah cewa manzo Allah sanda aka samu wannan dukiyar ya rike ta ya dinga ciyar da ita ne a cikin fuqara'ul mu'minin da ko Bani Hashim daidai yadda ya dace suka ce haka akai sai ce kun yi shaida da Allah cewa sanda sanna Abubakar ya zo halifanci shi ma abin da ya ci gaba da yake da yadda manzo Allah yake suka ce haka akai kun yi shaida tsakaninku da Allah cewa sanda Umar ya zo zama halifan Abubakar shi ma haka ya ci gaba da yi kamar yadda manzo Allah da Abubakar suka ce haka akai to za ku yi alƙawari tsakaninku da Allah in na ba ku dukiyar nan a hannunku za ku ci gaba da yin yadda annabi ya yi da yadda Abubakar ya yi da yadda Umar ya yi iya kwanakin da ya yi a hannunsa suka ce mun yadda abin da za mu yi kenan to kashi ku je na mallaka muku ita sun fita ko gida ba su je ba saɓani shi tsakaninsu da sayyidina Abubakar da Aliyu da sayyidina Abbasu da sai rigima ta riƙe akan yadda za a ci gaba da yi da dukiya sai suka dawo gurin Aminu Mumin da sayyidina Umar suka ce mun dawo ka raba mana gaddama yace mai faru kuma kaji abin da shi tsakanin tun ba je ko ina ba sai ce to kun gani abin da mana je muku tsoro kenan saboda haka ku bar abin nan yadda manzo Allah ya bashi ku bar abin nan a baitul mali ba ta ku dashi muke dukiyar al'umma ba wani abu muke da shi sabani abin da manzo Allah ya aje ba yadda annabi yake haka muke in kuna da bukata ku ne ahlin ta dama domin Bani Hashim manzo Allah yake kashe kudin nan sai kuma fakire daga cikin mu'minai wanda abun nan wato talauci ya matsa masa saboda haka in kuna da bukata ku gabatar da bukatar ku muku in ba ku da bukata ku bar abun nan yadda yake cikin asali in na koma ga Allah ina da abin da zan ga ubangiji tabaraka taala amma in da ba ku ita hannun ku ka tafi sabani ba zai ba ku iya wani abu da ita daga nan suka hakura suka bar abun yadda manzo Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam
wa ma rasulullahi
da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ku to ku karbe shi duk kuma abin da ya hane ku da gurin sa to shikenan ku hanu in bai ba ku ba ku ji tsoron Allah lalle ubangiji tabaraka wataala mai tsananin hukuma ne ni kamar ka banna fa ina kake anya ba kai Allah ke ba to ma afa Allah ala rasul min ahli quraiko falillahi wal rasul wal zil qurba wal masakin wa bin ka karanta ta to ita nake sharhi ba eh to gaskiya ne to mun sharhin ta haka baki kai lai ko jota bar agliya imen ku to haka ne to muje to ya kyau al fuqara wa wannan duka ga fakirai ne da cikin muhajirai wanda suka hijira daga Makka suka dawo Madina wayannan da aka fitar su daga cikin gidajensu da kuma dukiyoyinsu suna neman fadala daga Ubangiji tabaraka wa taala da kuma yadda daga gare shi suna taimakon Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wadancan nan ka su ne masu gaskiya cikin imaninsu waɗannan da suka mallaki gidajen shine Madina da kuma imani shine wato mutanen Lansaro wanda suka samu yaddaji suna da shi tuntuni a Madina da kuma imani da suka samu da zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi mutanen Madina suna son waɗanda suka yi hijira suka dawo gunsu suna son su sosai ba su da wata bukata a cikin zuciyarsu ko hasada daga abin da Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba su ko abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu ya mallaka muhajirai daga cikin dukiyar bazin naziri wanda aka ke bance ta da shi suna fifita wasu su a kansu ko da su suna da bukata ku a cikin abin da aka bayar wanda duk aka tsare shi kaburan san zuciya ta sa to wadancan nan ka so ne wanda suke masu rabauta a gurin Ubangiji wannan da suka zo bayan su sune muhajirai har zuwa tashin alkiyama suna fada suna cewa ya Ubangiji wato wanda suka zo bayan muhajirai da lansaru daga nan har zuwa tashin alkiyama suna cewa ya Ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani kar ka sanya wani gilli wato shine mummunan kuduri a cikin zukatanmu gaba da wanda suka ba da gaskiya ga Allah sune lansaru da kuma muhajirin Ya Ubangiji lallai kai mai rangume ne ko mai jin kai ne Baka duwa bane zuwa ga wayannan da suke munafinci sune munafikai suna fada ga ƴan uwansu wayannan da suka kafata daga cikin wato ahlul kitabu sune bazin nadir da ƴan uwansu suna fada gare su cewa wallahi in an fitar da ku daga cikin Madina mu ma za mu fita tare da ku ba za mu bari ku fita ku kadai ba ba kuma za mu bi kowa suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu biyayya ga kowa ba a cikin tabar da ku har abada kuma in aka ce za a yake ku to mu ne za mu taimaka muku wannan magana ce wanda Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fada yana tare da mutanen sa karkashin sa kusan mutum wato yana da runduna kware daga cikin kusan mutum 500 ko 600 ta mutane a cikin Madina wanda mafi yawan su din munafikan ne su ma irin sa wadansu kuma daga cikin Yahudawa har hada su to sai yake wa su abokin nasa Huyay bin Ahsaba sai yake masa wato roman baka cewa ko da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zai fidda ku daga garinku to mu za mu taimaka muku Ubangiji ya yi shaida cewa su makaryata ne ba za su taimake ku ba wallahi in an fitar da su ma ba za su fita tare da su ba kuma in an yake su ba za su taimake su ba kuma ko da sun je taimakon su ma wallahi za su juya su bada baya ba za su iya bada ta musu komai ba sannan ba za a taimake su a gurin yakin ba su Yahudawa wallahi ku ne mafiya tsananin tsoro sanya tsoro a cikin zukatansu ku munafukai wato fiye da Allah tabaraka wataala wadancan nan ka saboda cewa su wato ba sa fahimta ne su Yahudawa ba za su iya yaƙar ku baki ɗayansu a tattara ba sai dai su yaƙe ku a cikin alƙaryatu waɗanda suke ababen shingacewa ko kuma ta bayan katanga suna bayan katangar gari suna harbo kibiyoyi ba za su iya fitowa wato su tunkari muminai su yaƙi da su kamar yadda ya kamata a yaƙi ba. Wato yaƙin nasu a tsakankaninsu ko saɓanin da ke tsakankaninsu yana da tsanani amma ni kuke kansu a haɗe yake amma zukatansu a rarrabe suke ga su daidai Yahudawa ne amma Banu Qurayza bai yarda da Banu Nadir ba Banu Nadir bai yarda da Banu Qaynuqa ba dukkanin su kansu a rarrabe yake wancan nan ka saboda cewa su mutane da ba sa hankalta misalin su dai kamar irin misalin wa'annan da suka shude gabanin su a nan kurkusa shine wa'anda aka halaka a yakin Badar su ne kafiran Makka su ma za ko bala amrihim sun dandani wato azaban lamarin su ko bala'in lamarin su shine an karkashe su kuma an ribace waɗansu azaba wanda take abin san yawar da ita tabbata gare su
kamar misalin shedan ne yayin da ya fada ga wannan mutum yace da shi ka kafirta shine barsisa wani mutum ne da yake cewa barsisa asali malami ne mai yawan ibada malami ba malami na ilimi ba malami mai ibada wanda ake ganin ya da karamomi ake ganin wani wali ne shi to a zamanin sa sai zama Allah ya jarabi sarkin garin da wata ƴa mara lafiya tana tafa ma an rasa yadda za a yi ba ta warkewa ita bugun aljini ne ke shafar ta sai aljini ya mike ta sai ta fadi ta danga irin wannan abin na aljini in ta fadin har sai tsirara saboda ba san halin da ke ciki ba to abin ya dame shi yarinya ta zama budurwa amma har yanzu an kan samu lafiya to ran nan sai shedan ya nufi sai ya halakar da wannan malami mai ibada shi ko ya ma saboda tsaba tsoron Allah ya tafi ya koma wajen gari wato yayi buka a can ya kaurace gabaran mutane kullun ibada su kawai ci to sai shedan ya zaga ya samu sarkin nan a sifan mutum sai ya bada shawara mai zai hana sarki ya dade wannan yarinya da yake tafa ma ga malamin can da yake wajen gari yake ta ibada barsisa ai da shi aka nemo kila zai yi mata addu'a ta wanki sai ce kuma haka ne fa haka mu gana haka ba sarki sai sa aka ji aka kira shi da yazo ce kuka masa ce wallahi yarinyar mu ce gashi tunda aka haife ta ga halin take muke so kai mata addu'a ko albarka addu'a kaza ta warki sai to ba laifi akai sheganta akai sheganta shike ne mata addu'a da komai sai Allah ya sa ta warki malam sai kuma inda yake ba da sai cigaba da ibadar to kuma sai bayan wani lokaci sai shi dan ya kuma zagaya zangure ta sai abin ya kuma tashi sai kuma aikawa sai malam ya zo sai addu'a sai ta warki sai kuma har daren nan sai shedan ya kawata sarki to me zai hana wai tunda suna ta wannan abu akai 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 masa ita tamma in ta warke kwata-kwata sai a dada ita duk shi din ne yake wannan abu sarki sai yadda sai aka dauki yarinya aka kai ta can gurin malam mai ibada daga shi sai ta buka sai za a kai mata buka a bayan bukas aka aje ta anan ta inda in duk ko magana za ta zai jiyo ta za ka in abin ya same ta zai jiyo ƙara faɗo ta sai zo ya mata addu'a ya kuma sai kuma to a haka shedan kuma sai dinga kawatawa malamin nan dama da ta fadin nan sai ya sace tsirara shi shedan sai malamin zai kasa kallanta a haka to haddace ya dare shi ko ya dare shi sai ya hayyace mata sai ta ciki kuma yana hayyace mata sai ta ciki to sai kuma kunya sai ya rasa yadda zai kuma hankalin sai tashi to sai shedan sai ya zo sai ke ga masa cewa yanzu kai a matsayin malami wanda kake mai ibada duk kowa ya san ka a gari salihi kuma yanzu a samu irin wannan abu ya fito daga gare ka a ce ga yadda kai ai kaga abin kunya ya isa to yanzu ya zanyi ina rasa yadda zan da wannan abu sai ce ai mafita da kunyar duniya gara ta lahira ka kace ta kawai ka binne ta kawai a wuce gurin ba ma a ga cikin maballai a ce gani to yanzu in sarki zai ce ina isa zanyi sai ka ce masa aljinin da yake buge ta ne ma ya karshe yayi adadin ta ta ma mutu shikenan dama yan suna faduwa aljinin wata ma mugo faduwa ta sai ta mutu haka sai ce eh wannan kuma shawara ce sai ya yadda saboda haka sai yayi abin da yake dai ma kare ta ta mutu sai ya zo ya tona rami a bayan bukar tata ya mata kabari sai ya rufe ta na sai je ga sarki cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru har ma ya mata jana'iza sarki ya kuka ya takeici ya gode wa Allah dai tunda haka ta faru shikenan ba kuma haka Allah ya shirya mata dama sai ya koma sai bayan ya koma magana ta kare an gama sai shedan ya kuma zagayowa ɗan sufar da yake zuwa sai ya samu sarki shi ne kuwa labarin yarinya da jiki ai yarinya ai Allah ba ya mata rasuwa ta rasu ya garinya ya ce ai kaji da shi ce waye ba da wannan labarin ya ce malam ce kai amma ran sarki da ɗan ina ganin abin dan shakka ciki da za a bincika dai a je a bincika a tabbatar da sun yanci labarin nan kai ya zama ko wani shedanci ya shiga ciki tun sarki bai gamsu ba har dai sai da shedan ya sa masa wannan wasuwasin ya ji ya karba to ya tura masu bincike aka je ba tare da malam ya sani ba aka je inda yunna kabarin nata aka binciko kabarin ana fito da ita sai aka ga ciki a jikin ta kuwa sai aka san wani abu ne faru to sai aka kamo malam kai malam kaza malam sai faɗa gaskiya ga abin da ya faru kuma shi ya kashe shi da kansa sai ke ce ba ma kawai sai ya dauki fansa yasa kuma da ka shi ma aka shi sai da aka zo aka rataye shi jikin mishnaka an masa abinda suke na cross za a soke shi anan yana cikin wannan halin sai shedan ya zo masa sai ya ce yanzu kaga dai baka da sauran mafita tabbata yanzu kaza ai to abu ɗaya ne da yake maka ni ina da shiga a gurin sarki ina da alaka da shi mai kyau
abinda zaka kurin kai mun sajada in kai mun sajada ni kuma zan je in sa baki sarki sa suke ka kaga suka kuma kai tsiye fari ka tubo Allah zaman ka saba wajen ibada kai samu rayuwar da sarki ya maka kai ta ibada haka kuma ka sunta da Allah sai tun zai zan ma sajada a wannan hadiga na daure sai ce kai mun da ido ka dan kifta idan ka kasa kawai alamar kama sai indai kai mun haka shikenan sai shi dan yau dare shi kawai sai ya kifta idan ko yayi kamar sajada yayi da ya sajada kawai sai ya ware ya bashi guri shikenan ya gama da shi dama abin da yake so kenan ya halaka shi shi dan ne ko ya tafi sa kawai ya rabu da shi kuma saka shi da haka to shine abin da ubangiji yake bada misali a nan gurin cewa munafiqan nan duk shi dan ne ya ja su mutum yana cikin musulunci yana cikin imani irin sa Abdullahi bin Ubay bin Salul su taimaka ma aikin Allah su ci gaba da abin da suke da imani tsaya a kansa su jewa Allah yana mai ja da su amma ina sai su dinga sa yutar shedan ya jare su su dawo shikenan su dinga shine kice ka masalin shedan iz qal lin sana kufur kaman misalin shedan ne yayin da ya zage ya samu wannan mutum shibar sisa yace da shi ka kafarta in ka kafarta ne kuma zan maka shafa'a gurin sarki sai a sace ka yayin da ba sisa ya kafarta sai shedan yace to shikenan ni mun yi barambaran ne da kai ba ni ba kai kuma yanzu lalle ni ina jin tsoron ubangiji ubangijin talakai sai zama karshen su su biyun da barsisa da kuma shaydan za su shiga cikin wutar jahannama ne a baban dawamawa a cikin ta wancanan ku kuwa azabar wutar jahannama ita ce sakamakon wanda suke azzalumai ya ku wanda kuma da gaskiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ku ji tsoron Allah kuma wato rai ya duba kowa ya duba ya ga me ya gabatar saboda gobe alkiyama me kai wa Allah wanda zaka je wa Allah da shi ranar kiyama me kai wasu mutane daga cikin mudar sai suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai ne kuwa suka zo manzo Allah a cikin wani irin hali na talauci bakin talauci mafi yawan su ba ta fafi da za su sa jikin su sai dan abu suka dan daure a auren su dashi ga halin yunwa ya bayyana dan ra a jikin su ga hali wani iri suka zo wurin manzo Allah ya taimaka musu abin da za su dinga ci suna sha babu duk kabilar gaba ɗaya suna cin wani yayi manzo Allah sun salama hankalin sai tashi a lokacin ya dinga ciya da mutane ittaqun nara walau bi shiqqi tamra kowa yayi kansa garkuwa da wutar jahannama ko da da tsagin dabino ne ai kwaran nan aka dinga zube abin sadaka aka yi ta zubewa kowa yazo jibga Allah yasa aka tara musu himmin dukiya aka daure aka ba su ka tafi to shine wannan ayat ta sauka ubangi yasa kowa ya tsoron Allah ya duba ya ga me ya gabatar saboda lahirar sa ku ji tsoron Allah lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala masani da abin da kuke aikatawa kar ku zama kamar waɗanda suka bar bautar ubangiji sai ubangiji shi ma ya kyale su su dawo ma a cikin bala'in su wannan zanan ka sune mutane fasikai bayan da za a yi mutanen wuta su dade da mutanen aljanna ma abota aljanna sune waɗanda suka masu da bauta a gurin ubangiji idan da mun saukar da wannan dutse inda mun saukar da wannan alqur'ani a bisa dutse to da ka ganshi yana mai khushu'i da kankan da kai yana mai tsatsagewa saboda tsoron Allah irin waɗannan misalai ababan ambato muna saba su ne ga mutane ko cewa su sa yi tunani kuma su yi imani da ubangiji shine dai Allah wanda ba abu motawa da cancanta sai shi masanin boye kuma masanin sarari ubangiji shine mai jin kai a duniya shine mai keɓantaccen jin kai a lahira wanda sai muminai za su samu shine ubangiji Allah wanda ba an mota sun tase shi wanda yake shine mamallaki shine kuma abin tsarkakewa ga biran abin da bai dace da shi ba shine ma abocin wato zaman lafiya ko salama mabocin kubuta gaban dukkanin abin da yake na tawaya ubangiji shine mai gaskatawa ga abin da ya aika manzanninsa da shi da yake ba su mu'jiza domin gaskatawa gare su shine kuma wato wanda yake mai lura da ayyukan bayin sa duk abin da suke akan idan sa ne ubangiji shine mabuwayi mana mai karfi kuma shine jabbaru mana shi yake gyara halitta duk abin da ya halitta ubangiji shine mai jin girma almutakabbir sarki ya tabbata ga ubangiji gaban abin da suke taranta wani da shi shine Allah wanda yake mai kagar halitta kuma wanda yake mai tsagata tun asali daga babu shine mai suranta halitta yadda za ta kasance ubangiji yana da sunan na kikkiawawa shine guda 99 wanda ya sauka a cikin alqur'ani duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana tasbihi ga ubangiji ubangiji shine mabuwayi wanda yake mai hikima wannan aya la wanzalna hadha alqur'ana zuwa ƙarshenta zuwa inda muka tsaya dinnan yanzu wata rana sai na jibril a mace tabbata gare shi yazo ya karanta ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai jibril ya dora hannunsa aka sai ya ce da manzo Allah kai ma dora hannunka aka manzo Allah shi ma dora hannunsa aka sai suka karanta ayar haka da wanzalna hadha alqur'ana zuwa ƙarshe sai manzo Allah ya ce da jibril me kenan haka din sai ce wannan ramana ce cewa duk wata illa dake jikin mutum in ya dora hannunsa aka yi karanta lawanzan na zuwa karshenta to duk wata rashin lafiya ko cuta daga cikin sai ta fita amma banda mutuwa ita mutuwa ba ta da magani inda ta mutuwa ce sai ka tafi amma in dai wata rashin lafiya ko wani cuta ta dame ka ko wani musiba ko kuma cututtukan zuciya irin su hasada kyashi da abubuwa to kana dora hannunka aka kana karanta lawanzan na zuwa karshenta sai ubangiji zai cire masu baki da amin kuma ƙarin bayani ma Jibril ya gama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ma haka Allah yace ni da yace dora hannunka akai yace me yasa yace mu ma haka Allah yace man da ubangiji ya karanta mana sur ayar cewa yi kowanne malaika ya dora hannunsa aka duk sai da muka dora hannun Allah ya karanta shi da ubangiji ba a ce an dora hannu aka wasan da tabaraka wataala ma yace duk malaiku su dora kuma aka ce manzo Allah ma ya dora to kai ma sai ka dora amin wannan sura ita ce suratul mumtahanat ita ma a Madina ta sauka wato ayoyinta 13 ne bismillahir rahmanir rahim ya ku wanda kuma da gaskiya ga Allah kar ku riki magaucina ko magaucinku sune kafiran Makka a matsayin masoya gare ku kuna miƙa soyayya zuwa gare su ko kuna sadar zumuncin su kuna sadar musu da zumunci da nuna soyayya tsakanin ku da su bayan cewa wato wa karkafaru bima ja'akum min al-haqq kun san cewa sun kafircewa abin da ya zo muku daga jinin gaskiya dan me kuke nuna soyayya gare su kuma suna fidda manzo sallallahu alaihi wasallama kuma suna fidda ku daga garin Makka sun koro ku kuma sun rike muku dukiya sun ba laifin ko ba kuka so kore ku ba sai dan cewa kun ba da gaskiya ga Allah ubangijinku to karfi nuna mun soyayya in kuntum kharasun jihadan fi sabili in dai kun fito daga gidajen ku na Makka kun dawo Madina dan jihadin dauka addinin Allah ne da kuma neman yarda Allah to bai kamata tusiruna ilaihim bil mawadda ku dinga nuna mun soyayya kuna faranta musu rai da ita ba ni ne mafi sani inji ubangiji da abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke boyewa wanda zai aikata irin wannan daga cikin ku to hakika ya bace tafarki wanda yake wato madaidaici wannan ya bace hanya ita wannan wato aya ta sauka ne akan sha'anin wato Hadibu ibn Abi Balta'ata yadda Allah tabbata gare shi mutumin Makka ne muhajiri ne mumini ne sahabu manzo Allah ne kuma badari ne an yake bada tare da shi wato wata rana sai wata mace zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunanta Saratu ita tana daga cikin wato bayin da suke wa Banu Hashim hidima sanda ake zauna a Makka dangin su Annabi take wa hidima Hadima ce ita baiwa ce manzo Allah ya santa safin shi saboda hidima take wa dangin sa amma karuwa ce kuma daga cikin karuwan Quraishawa suna abubuwa da ita da saka dama da an sani kawai manzo Allah yana zaune a Madina da sai ganta zo zalla yace ah kin zo ki ba da gaskiya ga Allah ne tace a'a to kin zo ki hijira ne daga Makka ki dawo nan gurin mu tace a'a manzo Allah ya ce to me kake kenan tace wallahi bala'i ne ko ne yunwa da talauci da bawo shine da zo ka taimaka mu abinda kake tace shikenan Allah ya ta ba laifi manzo Allah ya sa sahabbai suka dan hada abinda suka hada aka ba ta abubuwa masu yawa da za su ishe ta rayuwa manzo Allah ya ce shikenan ta dauka ta tafi ta dauka za ta tafi kuma sai shi kuma hadiwa a shida ma yana da neman dan aiki kawai sai ya je ya samu wata takarda ya rubuta wasiƙa sai ya je ya ba ta dinari 10 yace ga wannan ki isar da shi gurin wani a Makka in kin je ki kai musu ya rubuta wasu daga cikin mutanen Makka wasiƙa a ciki yana cewa u'allimukum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sara ilaykum bi jayshin kallayl aw kasayl wa wallahi law qatalakum wahdahu lanasarahu Allah fa kayfa bihi yati bi jayshin kallayl abinda nasan wasiƙa ko sake nan zuwa ga mutanen Makka ga ka ya faɗa sunayen su ne ki ya aika takardar sai ina sanar da ku cewa Muhammad ya taho zai zo Makka ya zo yake ku fatan Makka take nan zai zo yake ku a Makka ya taho da runduna kamar tsawon dare yawanta ko ko ya taho da runduna kamar kwararar ruwan sama kuma ina muku rantsuwa da Allah ko shi kadai ya tinkare ku sai ya gama da ku sai ya nasara a kanku to ya kuke zamani kuma yayin da ya zo da yaki ya zo da runduna da ku shirya to a ka'idar wannan cin amana kasar sunansa haka ne ya zama shine munafinci ba wani abu yin wannan ya rubuta wasiƙa ya aika ya tona asirin annabi da abin da ake shiryawa ya ga yawa kafirai su shirya su gani annabi a ga wannan masifa ce babu ya kunshi takarda ya ba ta dinari 10 a matsayin ladan kaiwa ta sa takarda a cikin gashin kanta kawai ta fita ta kama hanya ta yi nisa sai Jibril ya zo sai ga manzo Allah ya rasulullahi akwai wata mata ta fita daga nan gurin ka kaji akwai takarda a hannunta da aka aika da ita ka sa a karbuta manzo Allah sai ta ce na Ali karama Allah wajahu taban karama Allah wajahu da shi da miqdadu ibn al-aswadi su biyu manzo Allah ya ce ku je guri kaza daidai guri kaza ku tsada wata mata mai kama kaza a karbo sako gwanta dawo takarda ce a hanta karbo ta sai suka fita suna zuwa suka same ta ko inda manzo Allah ya sifanta kai kawo takarda tace wata takarda ba takarda ya ce akwai takarda tace ba takarda ni kun gani sai na Ali take annabi baya faɗa magana ba daidai ba tunda annabi ya ce mana akwai takarda ko ki fito da takarda ko in sa ayi miki tsirara anan gurin in ciro takarda a jikin ki kuma kashe ki sai ki zaba la ilaha illallah abba sai na dubawa sakaji hai da rake na ai da zaka tace to tsaya dan ba ni guri zan akwai dan abin da zan yi ku juya ku dinga kallo na suka juya ta kwanta kanta ta gwanta gashin kanta ta warware kitsanta sai ta ciro takarda gata ta ba su suka ci takarda kawai suka rabu da ita suka dawo Makka suka dawo Madina a kama za a saka da ana buɗe takarda annabi ci a karanta sai ga abin da aka rubuta jiki daga hadib dan abin balta a saka kaza manzo Allah yau ya kalle shi ce hadib ya haka munafinci kenan bayan musulunci yace wallahi ya rasulullah kake mun gaga ya rasulullah sai ka ji uzina wallahi ba rubuta wannan dan munafinci ba ba rubuta wannan dan ai nasara akan ka ba ba rubuta wannan dan ina kiyamata musulunci wallahi ina na akan musulunci take ke imani take ke kuma abin da na rubuta ba zai cutar da kai ba zai amfane su ba zai cutar da kai ba su ba zai musu amfani ba na san haka amma kuma ni zan samu wani amfani a cikin haka duk waɗannan mutanen da suke tare da kai na mutanen Makka da suka biyo ka muka yi hijira tare da su kowanne yana da dangi a Makka yana da ƴan uwa yana da zumunci ko da yana kan musulunci to kafaran dai ƴan uwansa ne dalilinsa ba za su cutar da iyalinsa da ya baro a can ba dalilinsa ba za a cutar da dukiyarsa ba da kaza 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 ni ko banda kowa a Makka na baro iyayina a cikinsu na baro dangina na baro kaza na baro kuɗina da dukiyata tuntun nake neman wace hanya wace rana zan yi musu wanda za su dinga kallanta a matsayin wani abu su kiyaye min waɗannan nima saboda abin da ne musu da haka yana kamar na samu wata dama da zan iya musu abin da na san ba zai amfane su ba kai kuma zai cuce ka ba shi yasa nayi manzo Allah sai ce ka faɗi gaskiya haka abin yake sai na Umar yayi fushi ya falla takobi zai sare Makka annabi ya ce da ka ta Umar baka san ya ji hakkin Badr ba ne baka san ya ji hakkin Badr ba ne baka san ba ubangiji da baraka ta'ala ya leko ya kalli mutanen badar ya ce isna kuma shi tun bakar gaba talako duk wanda ya je badar Allah ya ce da shi ku yadda fagara ma na gabata muku aljanna zaku ai ya je badar da abin da wannan ba alsafi da shi alai shi sai na umare fashi da kuka ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo Allah sun suka sani kawai ji ya to yansa ya rabu da shi eh to wannan akan ta ne Allah yake ta fada bai kamata mu mu'mini sun yi imani da Allah ku dinga nuna soyayya ga kafirai ko da ɗan uwanku ne dangin ku bai kamata ba mai amfanin sa tusuruna ilahin bil mawadda ba dai dai bane idan su suka rabota da ku za su zama magauta gare ku magauta na hakika za su shimfida hannayensu zuwa gare ku da kisa da kuma sara sannan kuma za su shimfida bakunansu da harasan su da fadan munanan kalamai zagi da cin mutunci gare ku kuma ma suna buri da za ku kafuta ko ma yadda suke har abada danginku da kuma ƴaƴayenku ba za su amfane ku matakan sun zauna a cikin shirka ba a wannan alkiyama ba za su amfane ku ba za a rarrabe tsakaninku su tafi ta kuku tafi aljanna ubangiji mai gani ne da abin da kuke aikatawa hakika ko yi kyakkyawa ya tabbata gare ku a cikin sha'anin annabi Ibrahim aminci tabbata gare shi da fada da kuma aiki da shi da wanda suke tare da shi daga cikin mu'minai yayin da suka fada ga mutanen suka ce mu mun yi baran-baran da ku saboda abin da kuke bautawa daga kuma bayan ubangiji dan haka mun kafirta da abin da kuke yi annabi Ibrahim da ya ga babansa Azara yana bauta gumaka ya ga mutanen suna bauta gumaka ai kaga bai yi musu akan bauta gunkin ba sai ya baran-baran da su ya yanke gabaran su to kuma abin da ya kamata ku ce na sannan kuma suka ce yace wato gaba ta bayyana tsakanin da ku da kuma kiyayya ga juna har abada har sai in kun ba da gaskiya ga Allah shi kadai abinda ba za ku koyi da shi ba a cikin magana annabi Ibrahim kadai sai dai fadin annabi Ibrahim da yace da sannan zan nema maka gafara ya kai babana amma ba zan iya mallaka maka ko mallaka komai gare ka a gun ubangiji ba ba zan iya tsare ka azabar da zai ba sai dai zan nema maka gafara a gurin su to shi ma kansa wannan istighfari da annabi Ibrahim yace zai yi ya dawo daga rikiyarsa daga baya ko eh kuma kana istighfaru ibrahim alai abihi illa amma idatin wa adaha iyahu ko falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu wannan istighfari annabi ibrahim yace zai wabansa dama alƙawari ya masa zai masa istighfari da ya bayyana cewa dai magaucin Allah ne ba zai imani ba tabarra'a minhu annabi ibrahim sai baran-baran da shi bai neman masa gafara Allah ba haka hawa ko duk zaku koyi da annabi ibrahim cikin wancan amma banda wannan kan mutum yace zai neman wabansa gafara in ya san cewa mutumin kirki bane ko ba mabiyin Allah bane ya ubangiji gare ka ne muka dogara ya zuwa gare ka ne muka mai da lamurran mu makoma ta tabbata ne zuwa gare ka ya ubangiji kar ka sanya mu zama fitina ga wayannan da suka kafirta sannan kuma ka gafarta mana lallai kai ne mabuwayi a cikin mulkinka gwani a cikin aishinka hakika dai koyi kikkyawa ya tabbata gare ku a cikinsu ga duk wanda ya kasance yana ƙaunar haɗuwa da ubangiji lami lafiya da kuma ranar alkiyama wanda zai juya ya bada baya hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wato gani shine mawadaci gabaran halitta tasa kuma abin yabo ne shi ya kusanta ubangiji ya sanya soyayya tsakaninku da wayannan da kuke gaba da su daga cikin kafiran makka wannan aya ta sauka yayin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya auri sai da tana ummu habiba yar abu sufyana abu sufyana sarkin makka ne kungurmin kafiri ma'aikin Allah yana gaba da shi shi ma yana gaba da annabi tunda kafiri ne shi shi kuma Allah ga yadda yake naka suna gaba da juna to kuma sai zama ummu habiba ta musulunta tare da mijinta sai suka yi hijira zuwa Habasha tare da mijin nata da aka je Habasha can gurin Najashi sai mijinta ya koma Kirista kuma ya kira ta zuwa ga Kiristocin tikibin sa ta kiyada ta Kiristanta ta zauna akan musuluncin ta har ma daga baya sai ya mutu akan Kiristocin to sai sayyidina Najashi ya aura manzo Allah ita shi ya biya sadakin yayi komai kuma ya auko sayyidina Ja'far da Abi Talib ya kawo manzo Allah amaryar sa to saboda haka sai ya zama Abu Sufyan sai ya ji labarin an ce sayyidina Rasulullahi ya aure sa shi kuma yadda yake tsannin kin sama to daga nan sai so mu sanya wato sai so mu jan burki yana yabon manzo Allah yana cewa ai gurzo irin wannan ka same shi a matsayin sarki ai abu ne wanda yake mai daɗi tun daga nan tun daga lokacin gabar Abu Sufyan ta so sassauta gaba da Annabi har kuma ya zo mu santa ma da karshe shi sa ubangiji yake cewa ya kusanta ya sanya soyayya tsakaninku da kuke ki din Allah ba yadda bai iya ba ubangiji mai iko ne a bisa wannan lalle ubangiji mai gabatarwa ne ga abin da ya shude mai jin kai ne gare su ubangiji bai hana ku yin mu'amala da wayannan da basu yake ku ba daga cikin kafirai a cikin sha'anin addini sannan basu fidda ku daga cikin gidajen ku ba bai hana ku kuma ku yi biyayya gare su sannan kuma ku kyautata musu kyautatawa da irin wanda ake mutuntaka lalle ubangiji yana son masu adalci kadai dai ubangiji yana hana ku gaban wayannan da suka yake ku cikin sha'anin addini sannan suka fidda ku daga cikin gidajen ku shine makka sannan suka yi taimakekeniya a bisa fitar da ku to sune ubangiji ya hana ku yi soyayya da su wanda dai ya dubunci lamarin su wadancan nan ka sune mutane azzalimai ya ku wanda koma da gaskiya ga Allah idan mu'minai mata sun zo muku suna masu hijira daga makka sun dawo gare ku to ku jarraba su shine ku san sarantse cewa kamar yadda manzo Allah ya danga rantsar da su duk mace ba namiji ba in namiji ya yi hijira daga makka ya dawo gurin Annabi kawai ya zo amma mace in ta yi hijira ta zo gurin manzo Allah sai manzo Allah ya sata rantsi za ki rantsi da Allah kin yi hijira dan neman yadda Allah ne ba kin taho dan kina kin mijinki ba ba kin taho wato dan kina shaukin ki auri wani daga cikin musulmai ba to sai ta rantsi da Allah akan haka sannan manzo Allah zai tsare ta ubangiji shine mafi sani da imanin su idan kun gano cewa su mu'minai ne in sun yi rantsuwa to ku rike su kar kuma yadda su zuwa kafirai su mata yan ba su halarta ga kafirai ba su ma kafiran bai halarta su aure da waɗannan mu'minai ba amma kuma wa kafiran maka abinda suka kashe ne daga cikin auren matayensu in macen ta zo kuma aka karbe ta to sai a ɗebi a tambayi shi mijinta ta baro a san maka nawa ya kashe wajen aurenta sai ya faɗa sannan mu'mini a haɗa kuɗin a aika masa kayan su ba a buƙatar komai in banda ita ta zauna a nan gurin daga nan ta gama idda kuma a samu wani mijin musulmi a aure ta. Babu wani laifi gare ku ku aure su amma idan kun ba su abin da suka kashe ne daga sadakin su amma kar ku rike su wato a matsayin suna cikin igiyar wayancan kafira ku tambayi dai abin da suka kashe daga cikin sadaki kuma yin musu da kayan sai zama an warware igiyar da ke tsakani da ku sannan su ma su tambayi abin da ku kashe idan mu'minai misali wanda kuke tare da su sun yi hijira su ma sun koma makka sun bar ku to su ma san bai abin da ku kashe su aiko muku da kayan ku sannan su rike matan su a can wancan nan kashi ne hukuncin Allah tabaraka wataala wanda yake hukunci da shi tsakanin ku amma su kafiran ba su ji da hukuncin ba ba su karba ba lalle ubangiji gani ne kuma masani idan wani abu ya kubuce daga hannayenku daga cikin matayenku sun koma ya zuwa kafirai sun yi ridda to shikenan sai zama a kaftum sai kuka je kuka yi kuba akan haka ma na kuka yi yaki kuma kuka ciyo ganima fa'atul ladina zahabata zawajuhu misla ma anfaqu to ku bawa waɗanda matayen suka basu a cikin mu'minan sai ku basu in an samu ne cin ganima yaki a basu mataye su aura gurgurdan abin da dama suka ciyar na daga dukiya.
Ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda zama kuna ba da gaskiya da shi. Ya kai wannan annabi idan mataye mu'mina sun zo maka sune muka mubaya'a a bisa cewa ba za su taranta wanda Allah cikin bauta ba. Shine wato abubuwan nassin da Ubangiji Maiki sallallahu alaihi wasallam yake tambayar mataye sun zo ya su cappa da shi a kansa cewa in mataye sun zo a tambaye su da farko ba za su taranta da Allah cikin bauta ba. Wata mata da aka faɗa haka sai ta ce dama wanda yake sanya tarayya da Allah cikin bauta ba zai zo gaban ka ba dan an san abin da kake faɗa da shi kenan. Wala yusrikna ba za su yi sata ba. Wala yazinina ba za su yi zina ba. Tace dama ai tana yi ai mun dauka sai bayi. Wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ayayensu ba. Tace mu kuma raya su tun suna kanana mun rena sai suka girma kashe su a wajen yaki kai. Maza Allah ya ce ko dai hindu ce ne aka ce ai hindu ce ce oh manya kenan. Ashe hindu ce. Azza Allah ta'ala na. Da mun ta faɗa sai maza Allah ya faɗa sai ta mai da ban sai. Wala ya ce da bibi mutanen yaftarunu ba za su kirkiri ƙarya su zo da shi ba wanda yake ba gaskiya ba zo faɗa. Tsakaninsu da mazajensu shine su je ta ciki a wani gidan ta kawo ta ce na mai gidan ne. To shine abin da Ubangiji yake nufi sai sun yadda ba za su yi wannan ba. Wala ya asu daga fi ma'rufin ba za su saba maka a cikin ma'rufi ba. Da abin da yake abin kirki ba za su saba a kansa ba. To in sun zo da wannan ka'idojin sun yadda da su fa bayi uhunna ya rasulullah kai musu tabba ka karɓi cafansu. To manzo Allah kuma abin da yake nan sanda wannan ayata sauka yana Makka bayan an yi fitowar Makka sai manzo Allah ya zo haukan dutsen Safa ko dutsen Marwa sai zauna a kai yana saman dutse. Sai aje sayyidina Umar a gefe a kasan dutsen kuma manzo Allah yana daga sama sai ya karanta musu ga ka'ida ga ka'ida matan sun tara a gaban su kun yadda ba za ku kaza ba za ku kaza din mun yadda kun yadda eh. Sai manzo Allah ya sa sayyidina Umar ya gaisa da su a madadin sa. Shi manzo Allah bai taba hannu da mace ba wanda take ba harrama sa mace in dai ba mace sa manzo Allah bai taba taba jikinta ko gaisa da ita bai taba yi. Amma kuma ya sa sayyidina Umar ya wakilce shi wajen gaisawa da su saboda haka shi Umar sai ya gaisa da su a madadin manzo Allah. Tunda ma ka'idar cafa in ka zo aka faɗa ma ka'idoji sai ka bi ka hannu a gaisa in namiji ne. To shi kuma annabi ba zai gaisa da matan ba za ka sai haukan dutsen Marwa ya zauna in ya karanta musu ka'idar suka yadda sayyidina Umar sai ya hannu da su a madadin su. Eh dan haka ne wannan shi sa wasu malaman suke ganin ba laifi a cikin yin hannu da mata. Amma mazhaban mutum Imam Maliku ta hana wannan. Maliku bai yadda da a hannu da mace ba sai dai ta cikin mayafi shi sa ake sa safa. Namiji sa safa sai ya gaisa da mace ba komai ko ita ta sa safa sai a gaisa da ita. Amma Abu Hanifa da Umar shi bai ga laifi a ciki ba. Shi kada'an ya ce ba komai an gaisa da mace namiji ba wani abu. Akwai mazhabobin da sun sa ka'ida ko wanda ba su sa ba. Shi za ka ga manya wani lokacin ana taro sai ka ga mu kuma da yake karancin ilimi ya mana ya sai a tashace ku ce ai wani shugaban kasa ya gaisa da mata to me zan ya gaisa ya ci kai da baka ga Larabawa ma suna gaisa da matan ba sarki maka zaga an nuna gaisa da mata sai mai to al'ada ce kawai a garin ka ba a yi shikenan ba a yi wani ya aurori kuka ce ba za ka yi magana sai da kuma kar kuma wannan ya sa ko mutane zai ce za su gaisa da mata shi kuma zai haifar da wata kofa ta banna a bar abin yadda yake in ya zama ba a yi a garin ka ko ba haka bane ka bari in ka je sunan za ka gara gaisa da mata shikenan kar kuma kai musu musu dan kaga haka saboda duka yazo a cikin addini mutum ya duba tafsirin Qurtubi duk yayi sharhin wannan magana ya buɗa ta sosai duk yayi maganganu akan ta amma malamai zai da sabani a cikin wannan ra'ayi baki dan sa annabi bai gaisa ba daba amma kuma ya sa an gaisa to kuma ya gina kaga wannan annabi haranci wanda haranci da bai sa an yi ba misali to shine to dama to shine kana ma musu gafarar Ubangiji lallai Ubangiji mai gafartawa ne ko mai jin kai. Ya ku wanda ku ba da gaskiya ga Allah kar ku jujuya wato kar ku jibinci wasu lamari kar ku jibinci lamarin waɗansu mutane wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi fushi da su sune Yahudawa hakika sun ɗebe kauna gaburan samun lahira kamar yadda kafirai suka ɗebe kauna gaburan wato ma'abuta kaburbura sun ɗauka cewa ba za su taɓa fitowa ba. Wannan ita ce suratul Saffi ita kuma a Makka ta sauka ko kuma a Madina sabani ne aya 14 gareta
بسم الله الرحمن الرحيم abin da ke cikin samai da ƙasa yayi tasbihi ga ubangiji ubangiji shine mabuwayi a cikin mulkin sa gwani a cikin aikin sa ya ku wanda ku ba da gaskiya ga Allah dan me kuke fadar abin da ba ku aikatawa wannan ya isa mai girman fushi a gurin ubangiji ya zama kuna fadar abin da ba ku aikatawa lalle ubangiji yana son wayannan da suke yin yaki a cikin dauka addinin sa suna yin sahu sahu a gurin yaki kai ka ce katanga ce wanda take an sa su mutu an yabe ta ka ambaci yayin da annabi Musa ya faɗa ga mutanen sa ya ku mutane na dan me kuke cutar da ni da bakin ku kuna cewa ina da kayan maza bayan kun san ni annabin Allah ne zuwa gare ku yayin da suka karkata sai ubangiji ya karkatar da zukatan su gaburin shirya lalle ubangiji baya shirye da mutane fasikai ka ambaci yayin da annabi Isa dan Maryam ya faɗa yace ya ku banu Isra'ila sune ayan annabi Yaquba ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku ina mai gaskatawa ga abin da ya shude gabani na daga saura sannan kuma ina mai albishara da zuwan wani manzo wanda zai zo a baya na sunan sa ma Ahmadu sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da hujjoji mabayyana sai suka ce wannan tsafi ne kazo da shi wanda yake mabayyani babu daya mafi zalunta kansa fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ta ga ubangiji shine ya nasabta masa abokin tarayya ko kuma yace yana da da shi Allah a halin kuma ma'aikin Allah yana kira ni zuwa ga musulunci lalle ubangiji tabaraka wataala baya shirye mutane azzalimai suna so ne ya zama sun buce hasken Allah tabaraka wataala da bakunan su amma ko Allah zai cika hasken sa ko da kuma kafirai ba su so ba ubangiji shine wannan da ya aika manzon sallallahu alaihi wasallama da shari'a da kuma addini na gaskiya domin dai ya daukaka shi a bisa dukkan addinai baki ɗayan su ko da kuwa mushrikai ba su so haka ba ya ku wanda ku ba da gaskiya ga Allah shin na shirye da ku a bisa wani kasuwanci wanda zai tsayar da ku daga azaba wata take abin sanyawar radi ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ku yi yaki cikin dauka addinin Allah da dukiyarku da kuma kawunan ku wancan kan yin yaki da kuma yin imani da Allah shine mafi alheri gare ku in kun kasance kun san haka ubangiji zai gafarta muku zunuban ku sannan ya shigar da ku cikin aljannatu wanda koramu suke gudana karkashin su sannan da guraren zama cikin aljanna wanda take aljanna ta dawama wancanan ka shine rabauta wanda take mai girma sannan ubangiji zai ba ku wata ni'ima wadda kuke so shine taimako daga Allah a wajen yaki da kuma budi muku zanci wanda za ku bude garin makka kai albishara ga mu'minai da samun nasara da kuma budi ya ku wanda ku ba da gaskiya ga Allah ku zama mataimakan Allah a bisa addinin sa kamar da yanda Isa dan Maryam ya faɗa ga hawariyawa su wane ne wanda za su taimake ni zuwa ga Allah su hawariyawa su ne zababa daga cikin sahabban annabi Isa amince ta fita gare shi an ce su 12 ne kuma dukkanin su farare ne shi sa ake ce musu hawariyawa ko kuma saboda sun kasance masu wankau suke yi shi sa ake ce musu hawariyawa
sai hawariyawa suka ce da shi mu ne mataimaka Ubangiji. Sai wasu jama'a daga cikin banu Isra'ila suka yi imani, waɗansu kuma sai suka kafirce gaban Ubangiji. Sai muka ƙarfafi waɗannan da suka bada gaskiya daga cikin jama'u guda biyu, a bisa magautansu su ne kafirai, sai suka wayi gari su ne marar jaya a kansu. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. Amin. 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 Allah jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu. Da malamanmu da masoyanmu da uwanmu. Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Malam Allah ya saka masa alheri. Iyayenmu Allah ya saka masa alheri. Abin da ba za mu iya ba Allah ya iya mana. Abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa. Allah ya mana arziki a rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Da abin da muke kona Ubangiji Allah huwa ce. Abin da muke tsoro Allah kare mu. Kasanmu Allah ya zaddace ta lafiya. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Alfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda suke wani siyar addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu. Mu Allah ya biya namu bukatun da Rahman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tawa saki Allah kara masa imani. Allah ya biya bukatun sarki. Duk wanda suke taimaka masa albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda suke taimaka mana cikin sha'anin kashin Allah ya taimaka musu. Allah ya saka musu alkhairi. فاتحة سورة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليه وسلم 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 صلى وتكل نبيها وليا ونسيرا أنت ودينا مولانا فليما المولي وليما نصيرا يا رب الذات وبصفاتي وكل نبي سائر الحالات سبر قلوبنا على الإيمان والتهدينا لأمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وحمدنا ذريتا مباركة كل نبي لا مشاركة وجازي أني كل ما قال أحسن إلي من رب الذات أحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قاله بالكوسري عليه صلى الله ربنا وسلم وفاض بلا خيلنا وأممه وفاض بلا خيلنا وأممه وفاض بلا خيلنا وأممه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.